ga an gabatar da malam kuma lokaci yayi nisa bisa ka'idan da aka sanya cewa za a fara wannan zama namu mai albarka saboda haka nan ba za mu dauki lokaci mai tsawo ba za mu bai wa malaminmu dama don ya isar mana da wannan karatu mai albarka babba abin da muke bukata daga gare ku shine saurare da zukata ba da kunnuwa ba kuma muna fata mu ga ladabi na zama da natsuwa tare da ku malam ko ba malamin mu bane ba ko ne a gare mu ya kamata mu ga halayya wanda za su gaskata wannan abin da muke kyautata muku da su a kai da fuskacin cewa wanda suke da yara da Allah sai da za su dandace su kar su damu zama sannan kuma na biyu idan lalura ta sa za a shayar da yaro a shayar da shi cikin ladabi in ba yanayi a fita waje domin nan ko da ku kadai ne bai halarta ba a ga wasu suna buɗe gindinsu tana shayar da yaro ko makamancin wannan za mu ba malam dama don kar mu ci lokaci mai tsawo insha Allahu ya fara mana karatu sai dai maudu'i ko ince topic din da za a yi magana a kai shine kote-koten rayuwar auratayya a yau ko ma'aurata sannan kuma ina mafita idan an ji kukan dama malamai su ne masu haskawa don haka muna fatan kuka dai kila malam ku ya kawo da yawa suna da nasu amma mun tabbata mafitan da zai bayar zai gamsar da kowane irin koke muke dauke da shi muna fata Allah ta'ala ya ba shi ikon faɗa mana kalmomi na alkhairi ko kuma Allah ya azurta mu da aiki da abin da za mu saurara insha Allah a kan sallah da sallah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا شاترة غوتا ربيع الأول Hijira shekara ta 1433. Ina mai farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokinmu a wannan gida na Arewa House a nan garin Kaduna a jihar Kaduna a daidai wannan lokaci na hantsi don gabatar da muhadara zuwa ga iyaye mata. Tunda na shigo ganin yadda aka fara presenting program din wata tayi da turanci wata dai da Hausa sai na rasa da wani yare dace mu yi aiki wajen presentation din da turancin za a yi ko da Hausa organizers din addin suka ce mini yaren da suke ga za a yi fahimta da shi shine ai magana da Hausa saboda shine yaren da mafiya yawan waɗanda suka zo nan gurin suke fahimta kuma idan aka isar da sako zai shiga cikin zukatansu yare gabaɗe manufarsa gabaɗe yare addini kawai amfaninsa shine daman communication ya zama abinda mai fada ya fada haka ake fahimtarsa shi yasa koda yare da Allah ya mukala kala akwai turawa akwai larabawa akwai bakake bakake akwai fulani akwai hausawa akwai ibra akwai kanuri akwai yoruba da dama da Allah ya wadannan ababe sai yace lita'arafu don ku san juna ne kawai idan wani yana magana mu san eh yaran sa kaza idan muna jin yaran mu fahimci abin da yake fada wannan kawai shi yasa Allah ya yi yare mu daban-daban ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai yace inna akramakum indallahi atqakum dukkan wannan yare kawai manufarsa kawai ya zama medium of communication ne ya zama zan yi magana ku fahimce ni idan nayi magana da yaran da kuke fahimta so a koda yaushe abin da yake ban sha'awa idan na tsaya nakan yi sha'awan wajen selection na yaran magana in duba audience suke gabana wane yare za su fahimta in nayi magana da shi akwai wuraren da idan naje na tsaya bana bukatan tambayan yare kaman yanzu a nan lecture for example idan na magana a makarantun islamiyya ne a cikin gari angwannin hausawa ba bukatan nayi magana akai last week ina Lagos wasu programs akwai angwannin da idan na samu kaina a cikin kai sai zakai magana ka san da Hausa zakai magana idan ka je tsakiyar irin mile 12 ko tsakiyar Agege ko Obalende wadannan angwannin Hausawa ne amma an ka samu kanka irin Ikeja ko Ikoyi ko abun da ya kama da wannan mutum bai da yaren da zai magana in dai bai iya yarbanci ba sai dai turanci so daga audience shi yake da alaka da wannan idan ina Nigeria masallatin da nake libancin juma'a ko inda nake mafiya yawa mu yi khutba da Hausa ayi da Larabci in a cikin gari ne in a university ne nakan yi Larabci nayi Hausa nayi Turanci ina UK idan atin nake libancin juma'a nakan yi Turanci ne kawai da Larabci me dalili saboda ba bukatan aiki da Hausa manufar yare gaba ɗaya ba wani abu ne na tunkaho ko kaza ba kawai manufarsa shine ya zama medium of communication muna iya isar da sako ta wannan bangare din Allah ya mana jagoranci bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina jinjinawa da yabo na musamman zuwa ga Al Amin Foundation Center musamman chairperson na Al Amin Foundation Center Hajiya Jannatul Firdaus ko kokarinta tare kuma da Hajiya Jidda Baba Ahmad Umar Mutallaf Allah ya saka musu da alkhairi ya biya su da gidan aljanna kokarin da suka yi wajen ganin cewa tun ina United Kingdom idan nazo hutu ko wanda ho musamman don gabatar da wannan muhadara din bil hakika sun yi kokari iyaka matuka da gaske wajen magana a waya wajen gaya min abin da ake so ai making presentation akai wajen gaya min damuwoyin mata wajen gaya min shaukin mata zuwa ga wannan presentation din da zaton alkhairi da suke mini da makamantansu ba abin da zan faɗa sai dai ina addu'a Allah ya biya su da gidan aljanna dukkan lada da Allah yake bawa waɗanda suka yi wa addinin sa khidima muna roƙon Allah ya ba su wannan lada din alƙawarin da Allah ya yi bayani ya ce ga wanda suka yi imani da aiki na ƙware yana ba su aljanna ta firdausi to muna roƙon Allah ya shigar da su aljanna ta firdausin gaba ɗaya man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'u faqul lahu jazakallahu khaira duk wanda ya aikata aikin alkhairi kamar yadda hadisin Abu Dawud da rahmatullahi alayhi ya bayyana da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullahi inganta shine mukafa'a da zaku masa ku saka masa da alkhairi in ba ku da abun sakawa to ku masa addu'a ta alkhairi a daidai wannan time bil hakika ba wai don kaina ba on behalf of all of us here babu abun da zan yi sai dai in musu addu'a ta alkhairi saboda Allah ya kaddara program zai faru amma komai akwai sabab akwai dalili to bil hakika effort din su da shaukin su da matsawan su da damuwa da making wannan presentation da damuwa da bada contribution wajen gyara auratayya namu kusan shine kashin baya da ya zama sanadiyar tsayawa ta a daidai wannan wuri na Arya House don wannan making presentation din na biyu baya ga wannan ina kara yabo ga duk wani wanda ya taimaka akwai yan uwa da na gani maza da yawa mata da yawa wajen registration wajen protocol na program ya Allah ka san sunayen su koda ba mu sani ba duk wanda ke da guduma a ciki muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna duk abin da yake ba da sakamako ga wanda ya imani da aiki na ƙwarai muna roƙon Allah ya saka musu kuma Allah ya ba mu ikon tabbata wajen yin salihin aiki har zuwa ran da zamu gamu da shi na ɗaya kenan na biyu baya ga wannan muhimmin abu shine na yabawa Al Amin Foundation Center not because of any reason but sai dai kawai yadda suka ba wa matsalar academic approach academic approach alhamdulillah a matsayina na almajiri malami ne a university ina karantarwa a university akalla shekara 10 ko abin da ya kama da haka so because of that ba abin da muke respecting a duk abin da za a yi wajen neman identifying problems ko solutions kaban ai ba da academic approach so wannan muna respecting din sa iyaka wadannan bayan Allah sanda suka yi designing questionnaires aka yi distributing questionnaires akan satisfaction na aure akan extramarital affairs na aure complaints na aure ababe da dama wanda aka yi identifying challenges na aure aka bawa respondents wanda sun kunshi maza da mata a wani hali masu aure da marasa aure suka yi indicating opinions ɗinsu akan wannan aka dauki wannan abun aka yi kokarin ba da statistical form nasa aka fitar da response ɗinsu yes or no a kowane irin bangare wanda bil hakika wannan ba karamin tunani bane abinda yi ban sha'awa ina zaune a nan bayan na bi table da suka yi identifying the challenges na aure the complaints na aure na tuna cewa idan ba na yi kuskure ba bana tsammanin a arewacin Najeriya akwai jami'ar da ban shiga cikin ta nayi program ba ban shiga cikin ta nayi wa'azi ba wata sau daya wani biyu wani uku tun daga irin University of Abuja da muke gani nan gari ne wanda yake mai girma capital ne zuwa irin jami'o'in mu na Bauchi zuwa irin na Maiduguri zuwa irin na Futi Yola zuwa irin na Jos zuwa irin na Kano da makamantansu ko a jami'o'i da muke zuwa gayyata ko ta dalibai ko ta malamai bil hakika babu wanda suka taba da academic approach to matsala irin yadda waɗannan bayin Allah suka bayar a Alamin Foundation Center gaskiya babu ya dauki a dauki problems a fitar da tambayoyi a bawa mutane su yi indicating opinion ɗinsu a kai a ɗauki wannan a yi analyzing ɗinsa a tabbatar da cewa ga problem ɗin yana existing a kuma yi tunanin me way out a kansa bin hakika wannan ba ƙaramin tunani na alkhairi ba ne ya faranta min rai wanda wannan iya daga cikin manyan dalilai na lokaci da gaske suke aikin nan muna roƙon Allah ya musu baiwa da ikhlasi ya ba su ikon yi with sincerity kuma Allah ya ba su ikon koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hakika wannan abun yabo ne wannan topic da suka dauka a inda ake valuing ilimi topic ne na PhD ya kai a ware mutum musamman a bashi yayin research na PhD a kansa kuma ko wanda ya PhD baya wani lokaci idan da zai aiki zai collecting data through questionnaire ne baya yin questionnaire da ya kai shafi irin wanda suka yi da wannan wani ma bai wuce shafi 4 ko 5 ko 6 ba zai gama collecting data nasa kawai ya dawo ya hawo analysis so wannan bi hakika methodology ne wanda yake mai matukar muhimmanci wanda ya faranta min rai saboda babban abun da ke kwaran mu a Najeriya dama a da'awa ta addini shine kauyanci kullum mun yi sticking to our traditional approach ba ma tunanin yaya zamu tafi da zamani ta yaya za a yi akalle zama muna integrating ababe na addini da zai zama akwai wayewa akwai sanin ya kamata akwai aiki da na'urorin zamani wajen identifying problems namu wajen identifying challenges namu a kuma wajen neman solution bi hakika wannan alkhairi ne muna roƙon Allah ya ba su ikon ci gaba da yin waɗannan alkhairi a nan gaba ya kuma ba su ikon dagewa da aiki da dukkan waɗannan modern approaches din wajen identifying problems challenges da kuma wajen neman solution insha Allah ta'ala to da na tsaya da kuma na zauna wanne fi muku ni duk ɗaya ne a wuri na
zaman ya ce akwai wasu a waje wanda mic ɗin kana zaune ya fi zuwa musu wurin da ya haka suka ce akwai mutane a wuri da yawa
na? To
babbar da basu
bisa ga file da aka gabatar da shi gare ni da questionnaire sun wanda kun fi ni sani tunda ku mata da kuka taru a nan wurin ku kuka yi responding to tambayoyi da ake a cikin questionnaire sun bil hakika ga sunan a nan wurin tare da ni wanda aka yi identifying problems da kalubale da complaints na ma'aurata ga kuma table kwaya ɗaya da aka cire aka ba da statistical result na complaints da aka samu daga wajen ma'aurata da bisa ga response ɗinku na ga an raba abun gida tara ne kamar yadda aka yi indicating a nan wurin don haka na yi sha'awan duk da karancin lokaci da muke da shi na yi iya kokari ya zama dukkan abin da kuka yi responding a nan wurin su zan ɗauka ɗaya bayan ɗaya na yi discussing ɗinsu mu kuma kokarin neman way out a addinance bi ma'ana a musulunce so don haka topic na discussion ɗin bisa ga abin da na gani a nan ku ya fi dacewa a ce kurakure ko kuma in ce afwan koke-koken ma'aurata menene mafita, koke-koken ma'aurata menene mafita, wato kaman a ce couples complaints, what is the solution? Complaint na ma'aurata menene mafita a cikin sa, wannan shine topic din. Ah, bisa ga response da kuka bani a nan wurin na yadda aka yi analyzing problem din, an raba shi gida tara ne. So da aka guda tara zan yi discussing insha Allah ta'ala. Kadai abinda zan kara shine a farkon zan sa introduction, a ƙarshen zan ce conclusion insha Allah ta'ala. Wannan shine abinda zan kara a bayan introduction. Abu na farko dake cikin takardar taku bisa ga abinda na gani shine satisfaction. Na biyu sai extramarital affairs. Na uku sai unmarried. Na sai hudu drug abuse. Na biyar bid'a. Na shida co-wives. Na bakwai shine fight and injustice. Sai na takwas poor practice of knowledge. Sai na tara need for counseling. Waɗannan su ne ababe guda tara da na gani a cikin takardarku a nan wurin insha Allah ta'ala. To su zan ɗauka ne magana a kai. Na farko introduction, gabatarwa. Wajibi ne mu sani cewa Allah ya wajabta mana a wani hali mu yi aure, a wani hali ya sunnanta mana, amma akwai manufa. Akwai manufar da yasa Allah ya ce a yi aure. Sannan kuma akwai abin da ake bukata a samu a cikin aure din. Kuma bayan an yi aure, Qur'ani ya zo ya gaya mana cewa fa target na aure gaba ɗaya ba a rayuwar duniya yake ƙarewa ba. Ana buƙatan a je lahira ne a taru, a zauna tare tsakanin miji da mata da kuma zuriya da suka haifa a duniya. Wannan yasa waɗanda suke da suka yi aure, ba wai manufar aure kawai shine duniya ba, manufar aure akwai buƙatan a rayu a duniya, a je lahira, a shiga cikin aljanna. Shi yasa Qur'ani ya wajabta mana ƙoƙari mu kare iyalanmu daga wuta. Wajibi ne dukkan abin da zai kai mace wuta, miji yayi ƙoƙari ya ga ya raba ta da shi. Haka wajibi ne dukkan abin da zai kai miji wuta, mace ta yi ƙoƙari ta bangaren tunatarwa da addu'a da nasiha da kuma yin fatan alkhairi ta ga ta raba mijinta da abin da zai kai ta wuta. Wajibi ne uwa da uba, miji da mata, su yi tarayya ganin cewa da su da zuriyarsu sun tsira a duniyance da a lahirance, bi ma'ana daga ƙarshe Allah ya musu baiwa da gidan aljanna. Wannan shi yasa Qur'ani ya ja hankalinmu akan kare zuriyarmu gaba ɗaya daga halaka. Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ku jama'a da kuka yi imani, ku anfusakum, ku kare kawunanku, wa ahlikum da iyalanku. Kare kawunanku, inga mai gida ne wajibi ne ya tabbatar ya taimakawa iyalinsa wajen yin rayuwa ta musulunci da kuma shiga aljanna. Idan mace ce, wajibi ta ga ta taimaka mijinta wajen bin dokokin Allah a duniya da kuma fatan yayi abin da Allah zai bashi aljanna. Kuma wajibi ne ga uwa da uba, miji da mata, su yi tarayya wajen ganin cewa sun karantar, sun ladaftar da ƴaƴansu, sun basu tarbiya nagari don su kare su daga wuta gobe kiyama. Aure ana yin sa da manufa. Marriage is an institution a musulunci. Yadda muke iya ga akwai university da zaman kanta, malaman musulunci suka ce darajar aure bai gaza a ce university bane. Shine zamantakewa tsakanin miji da mata, ko miji da matansa, da kuma zuriyar da suke haihuwa. Saboda tsari ne da akwai leadership a cikin sa. Mijin an bashi wani leadership na wani power da Allah ya bashi a wani zango na rayuwa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din. Ita matar an bata wani department control na gidanta da abin da ke gudana bisa ga tsarin abin da Allah yake so a yi, kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya bayyana, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula 'an ra'iyatiha. Mace mai kiwo ne a gidan mijinta, kuma Allah zai tambaye ta akan wannan kiwo da ya bata, subhanahu wa ta'ala. Because of that, ashe manufa ta yin aure ba wai kawai manufa ce ta mulkin mallaka ba. Miji ya ji cewa ya mallaki matarsa, ya mede ita kaman bauta take masa, ko kuma mace ta rika jin ta mallaki mijinta dole mata biyayya ta mede shi kaman bauta mata yake. A'a, asalin wanda ake bautawa Allah ne. Miji akwai power da Allah ya bashi, mace akwai power da Allah ya bata. Idan miji ya bawa mace haƙƙinta, mace ta bawa mijinta haƙƙi, to wannan shi yake taimakawa a samu nasarar aure a duniya, a samu nasarar aure a lahira. Magana akan manufa ta yin aure. Allah abin da ya ja hankalinmu a cikin Qur'ani akai gaba daya sai ya ce mana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iya daga cikin signs da ke tabbatar da kadaituwar Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ya halitta muku daga kawunanku matanku. Kalmar azwaj iya iya daukan matanku, iya iya daukan mazanku. Idan da mace ake magana sai a ce ya halitta muku mazanku, idan da maza ne sai a ce ya halitta muku matanku. Don kalmar azwaj a ka'idar shari'a zaujin namiji ne, zaujin mace ne. Wanda suka fara kiran zaujin namiji a ce zaujatun mace, a ƙara ta'un marbuta a ƙarshe, malaman raba gado ne. Idan suka yi table haka a raba gado, in suka sa zaujin namiji zaujin mace, sai su rika samun rudani suna shigar da rabon namiji cikin na mace ko mace namiji. Sai suka bar zaujin a namiji, sai suka ƙara ta marbuta a matsayin zaujatun na mace. Dalilin wannan shine dan su rika bambance namiji da mace. Amma a ka'ida zaujin namiji ne a harshen Qur'ani, zaujin mace ne a harshen Qur'ani. Haka zaujin namiji ne a sunna, zaujin mace ne a sunna. Don haka Allah ya ce ya halitta mana mata da maza na farko litaskunu ilaiha, don a samu peace and tranquility. Wannan shine manufar aure, a samu zaman lafiya da nutsuwa a duk lokacin da ake aure. Ya zama mafiya yawan time din auren tashin hankali ya fi zaman lafiya, rashin nutsuwa ya fi yawan nutsuwa. So the aim has been defeated. Manufar yin aure to yanzu an yi asararta. Matukar time da ake spending a cikin rashin zaman lafiya da rashin nutsuwa ya fi wanda ake samun zaman lafiya da nutsuwa, to hikimar yin auren ba mu same ta ba. Don hikimar Allah ya ce litaskunu ilaiha, don ku samu peace and tranquility da kuma mawadda da kuma mercy. Wato ya zama akwai tausayin juna, akwai kaunar juna. Kalmar mawadda shine kauna. A duk lokacin da miji ya zama bayi da kauna ga matarsa, ko mace ba ta da kauna ga miji, to a zamantakewa na aure an samu matsala a wani wuri, dole su yi identifying ina problem yake, ta yaya za a samu solution to it. Bayan nan da ya ce ya sanya mana mawadda kauna, sai ya ce wa rahama, ya sanya mana rahama, wato mercy kenan a ciki. Shine a cikin aure akwai kauna kuma akwai tausayi. Akwai lokacin kauna, ana zaune lafiya kowa lafiyansa kalau, an keɓanta da juna lokaci ne na kauna. Akwai lokacin tausayi, idan mace na nakuda ga duk wanda yake da imani zai tausaya wa iyalinsa. Idan mace ba ta da lafiya lokaci ne na a tausaya mata. Idan mijin ke hatsari aka kawo shi ya karye, lokacin tausayi ne. Idan ya waye gari biyan kudin haya na gida ya gagare shi, akwai lokacin bukatar a tausaya masa. Ya fita neman abinci bai samu ba, dole za a tausaya masa. Ya yi aiki ko a office ba a basu albashi ba, ko kuma jarinsa ya kare, lokacin tausayi ne. A duk lokacin da aka rasa waɗannan ababe guda hudu a cikin aure, to ba a samu satisfaction na aure ba. Na farko shine a samu litaskunu ilaiha, a samu peace and tranquility. Na uku a samu mawadda kauna. Na hudu wa rahama tausayi. Waɗannan ababe a duk inda aka rasa kwaya ɗaya, dole a yi identifying what is the problem, wane damuwa ne yasa aka rasa, kuma ta yaya za a samu solution to wannan. Don me dalili? Ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu shifa, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, kamar yadda hadisin Bukhari da kuma Ibn Majah rahimahullah ya kawo, cewa Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganin. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Don haka wannan introduction ne. Sai mu ɗauki matsaloli da kuka yi identifying a cikin koshoniya naku da kuma methodology da data analysis. Na farko daga cikinsu shine magana akan satisfaction. Bisa ga waɗannan ayoyi da muka kira da hadisai ɗin, suna bayyana mana a fili cewa aure an yi shi ne don a samu satisfaction. Saboda duk inda aka samu waɗannan ababe guda huɗu, to babu wani satisfaction da ake nema da ba a samu ba. A ce akwai peace, akwai tranquility, sannan akwai love, akwai mercy. waɗannan ababe guda hudu a samu zaman lafiya, a samu cikakkiyar nutsuwa, sannan a samu ƙauna, baya ga wannan a samu tausayi. Idan aka samu waɗannan ababe, tabbas an samu satisfaction na aure. Me dalili? Saboda akwai ababen da idan miji na ba wa mace haƙƙi na zamantakewa a gida lokacin keɓantuwa da juna, wannan shi yake sa lokuta da dama a samu zaman lafiya, a samu kuma nutsuwa, sannan kuma a samu ƙauna. Amma lokacin da ya zama miji bai ba wa mace haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba, ko ita bata gamsar da shi da haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin aure ba, to akan rasa ɗaya ko biyu ko uku daga cikin waɗannan. Rasa wannan kuma shi ke kawo tashin hankali a wasu halaye. Shi yasa da Allah ya kira matsayin miji ga mace, sai ya kira wani nau'i na satisfaction. Misali, kowa yanzu kaya na saka a jikina, akwai gare, akwai yar ciki, akwai wando, kowa ya tabbatar da na rufe jikina. Matan da ke zaune gaba gare mu sun saka cikakken kaya, daga ciki shine sun dora hijabi akan bayan kayan da suka saka, wanda yake bayyana mana kowa ya zama jikinsa ya samu satisfaction na rufe abin da ake bukata ya rufe. To haka Allah ya describing zamantakewa tsakanin namiji da mace, bi ma'ana mace ta zama kaman ita ce gare da ita ciki da wannan mijinta, miji kuma ya zama shine kamar riga da zani da underwear har zuwa ga hijabi ko ma da niqabi na matarsa. Shi yasa Allah yake cewa kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kuma za ku ne tufafin matanku gaba daya. Don haka kaddar a ce mijinki ya zauna kaman matsayin yadda tufa take rufe jikinki daga sama har ƙasa, har zuwa dankwali, har zuwa takalminki, har zuwa socks idan kin saka. Allah ya ce to haka ake bukata namiji ya kasance ga mace, ita ma mace haka ake so ta zama ga namijinta, tun daga kan hular kansa zuwa yar ciki, zuwa gare, zuwa wando, zuwa takalmin da yasa, haka ake bukatar mace ta kasance. Wanda yake bayyana mana wannan nau'i ne na satisfaction, saboda dukkan inda babu gamsuwa ga juna, to babu dama a ce an tufatar da juna. Kuma duk inda aka samu tufatar da juna, to akwai satisfaction na jiki. Wannan physical satisfaction ne, to akwai spiritual and logical satisfaction. Wannan kuma ana bukata ya faru ne a ɓangaren da mace ta tsaya tsaye wadda ka tuna wa mijinta ita mace ce, ko namiji ya nuna wa matarsa shi namiji ne, ta inda suka gamsar da juna bisa ga haƙƙin abin da Allah ya ɗora musu. Ina ƙoƙarin ba da maganar a dunƙule, akwai ababen da ba zan iya fitowa fili na bayyana su a fili ba, sai dai idan ina magana tunda da masu hankali nake magana sai ku fahimce ni, saboda wajibi ne wajen karantar da mata sai da zaben kalmomi da kuma budurcin magana. Don haka idan na saye wata magana tunda da masu hankali nake magana, ina fatan a buɗaɗa maganar sai a fahimci me nake sayewa insha Allah ta'ala. Inda da ƴan uwana maza nake magana zan iya fito da komai fili, amma anan wurin ba zan iya ba, sai amun afuwa a cikin presentation dina. A daga cikin abin da ke da muhimmanci yau yake hana mu satisfaction na aure, mafi girma daga ciki a yanzu a rayuwar da muke ciki shine sabon Allah, da'aful iman, karancin imani. Idan namiji yana da imani, babu yadda za a yi ba zai satisfy matarsa ba. Satisfaction bangaren ciyarwa, satisfaction bangaren tufatarwa, satisfaction bangaren bata lokaci, satisfaction wajen bata kuɗin da take bukata, satisfaction wajen gamsar da ita a matsayinta na mace wacce aka halicce ta da bukatuwa zuwa ga namiji. Matukar akwai imani a zuciya, insha Allah ta'ala ana magance akalla kashi 90 ko 95 cikin ɗarin wannan matsala din. Yau ya zama ruwan dare, mata sukan yi mata tambaya, mace da ce tana tare da mijinta sun kai shekara guda ba su je kusa da juna ba, ko a dawowa na hutu a wannan karan akwai sakon tambaya da mace ta turo min har gida, tsakaninta da mijinta kai har gidan ta zo ta, tsakaninta da mijinta shekaran su ɗaya da ƴan kai bai zo ko kusa da ita ba, kuma suna kwana gida ɗaya ɗaki ɗaya, ina gamsuwa da juna? Babu a ciki. Me ya kawo wannan? Shine rashin imani da rashin sanin haƙƙoƙin juna. Rashin imanin yake iya ɗaukansa ya je waje saba wa Allah, rashin imanin ke iya ɗaukansa ya manta da cewa ba zai iya yi wa mace abin da take bukata ba sai lokacin da ransa yake so, kamar yadda maza da dama suke behaving haka. Wannan duka rashin imani yake iya kawo shi. A ababen da za su taimaka mana wajen samun satisfaction na aure, na farko daga cikin muhimmai, wajibi mu gamsar da kanmu cewa aure ibada ne. Idan ku ibada ne, dole namiji yayi ibadan nan yadda Allah yake so, dole mace ta yi ibadan nan yadda Allah yake so, haka za ta yi. Dole miji ya ba wa mace haƙƙin da Allah ya ce ya bata, ko da a lokacin shi bai da bukata. Kuma dole mace ta amince da miji akan haƙƙin da Allah ya ɗora nasa a kanta, ko da a lokacin ba ta da bukata. Saboda dukkan abin da aka ce ibada, an umurce mu da yi ne ba wai sai ranmu yana so ba. Shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anwa'ul ibada cikin aure ba za su irgu ba. Nau'i nau'i na ibada cikin aure ba za su irgu ba. Idan muka duba zamantakewa na Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, zamu ga iya da satisfaction, iya iya gamsar da iyalansa ta bangarori da dama. Tare da cewa bai da arziki, bai da yalwa na kuɗi, kamar da iyalansa Aisha radiyallahu anha, riwayar Bukhari take cewa ma shabi'a ali Muhammadin yawmain mutatabi'ain hatta qudila. Iyalan Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi basu taba koshi ba na kwana biyu a gidansa 48 hours har ya koma ga Allah. Amma ba su taba complain na satisfaction ba, duk da babu kudin. Daga cikin ababen da yake dauka wajen gamsar da iyalansa, mu duba Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, yakan iya ware time na iyali. Idan mutum ya so ya gamsar da iyali ko mace na son gamsar da miji, wajibi ne a duk karancin aikin mai gida, duk yawan aikin mai gida da duk karancin time dinsa, dole ya dedicate wani portion na time to his family. Don addinin musulunci ya karantar da mu time utilization management and prioritization. Time utilization dole mu tabbatar awa 24 ba ma asarar lokacin mu a banza. Time management dole mu raba time din mu awa 24 kowane abu mu bashi time da ya dace. Time prioritization shine idan ababen sun fi karfin awa 24 sai mu duba a hannu wanda suka fi muhimmanci sai mu gabatar da su, waɗanda ba dole ba sai mu hakura da su. To haƙƙin satisfying iyali da bata lokaci da kuma haƙƙin satisfying miji da bashi lokaci a wajen Allah, bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙin da ya kai wannan girma. Bayan haƙƙin bautawa Allah babu wanda ya kai wannan. Shi yasa Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi wa sahabbai wa'azi akan time management. Yana gaya wa Salman al-Farisi a wani hadisi, yana gaya Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu an a cikin hadisi na Bukhari da Muslim, Allah ya gafarta musu, yana cewa inna li jasadika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li dinika alayka haqqan wa li zawrika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqa. Manzo Allah yace ka sani lalle addinin ka iya da haƙi a kanka, dole ka ware time don kai wa addini hidima. A cikin time din addini bautawa Allah da irin wannan time da muka ware muka taho don yin wa'azi da tunatarwa, da time da kuka ware don zuwa wajen wannan lectures din, haƙin addini ne. Adadin ku da kuka taru a nan wurin duk lissafin da nayi, ban yi tsammanin za a iya tara mata masu adadin wannan ba, musamman ganin Arewa House din gefe ne a cikin Kaduna. Amma hatta adadin ku na zuwa wurin bil haƙiƙa ya faranta min rai ba kaɗan ba. To wannan shine na farko. Na biyu sai yace Annabi yace iyalinka na da haƙi a kanka. Dole mai gida ya sani a cikin awa 24 ya ware wasu awoyi, ba wai lokacin bacci ne kaɗai na gida ba, ba wai lokacin da zai yi wanka ne na gida ba. Dole mutum ya zama wajibi ne, tilas ne a musulunci, sai ya ware time da sunan time din iyalinsa. A cikin time din iyalin akwai na yaya, akwai na mata. Na yaya dole ka samu time ka tambayi yayanka me aka koya musu a makaranta na addini, suna karatun ko ba sa yi, shin abin da ake koya musu dare ne ko kuskure, shin abin da ake koya musu ana karantar da su aqidar musulunci ne ko raba su ake da musuluncin. Dole sai kai bincike a cikin karatun su. Akwai karatun zamani, dauko takardunku ku kawo, me aka ba su assignment a makaranta sun yi ko ba su yi ba, test da aka ba su sun ci ko ba su ci ba, sun yi ko ba su yi ba, akwai complaint akan karatun su ko babu, ka dawo kan time din iyalinka. Dole mai gida ya ba wa mace lokaci, wannan ba wai mustahabi bane, tilas ne. Yadda mutum ya san yin sallah da yin azumi wajibi ne, to ba wa iyalai haƙƙin su shima wajibi ne a musulunci. Dole mutum ya yi dedicating portion a cikin time din sa, yace wannan na iyali ne. A cikin time din iyali akwai time din tadi. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan yi tadi da nana Aisha radiyallahu anha. Har wata ran yake tambayenta cewa take tambayensa cewa idan yake tambayenta cewa idan ina fushi da ke ko ina farin ciki da ke, ko in kina fushi da ni ko kina farin ciki da ni, ina ganewa. Tace kiyaye kake ganewa. Annabi bai gaya mata ba, sai yace ke yaya kike. Sai yace ta inda nake ganewa, idan muna cikin lobanya muna soyewa da juna sallallahu alaihi wasallam. Yace in kin tashi magana muna tadi, sai kice wa rabbi Muhammad. In zaki rantsuwa sai kice na rantsa da mahalicin Muhammad, kina nufin ni kenan. Idan kuma ranki ya bashi sai kice wa rabbi Ibrahim, na rantsa da mahalicin Ibrahim, bakiya ma san kiran sunana. Tayi ya gane wannan, yace saboda tadin da muke da ke ina gane kalmomin da kike zaba. To yau mai gida sai waye gari bai ma san menene damuwar matarsa ba, matar ba ta san me damuwar miji ba. Idan ya zo gidan nan bukatarsa sai dai ko abincin da zai ci, ko kuma idan bukatarsa na halitta namiji ya kama sai ya neme ta, amma in dai bukatarsa ne ko za ta mutu bai dame shi ba. Time kuma nan ya iyali babu. Duk karancin lokacin fiyayyen halitta tsira da mutu saboda gare shi yana ba da time na iyali. Mu duba tafiya da suka yi yaki. A cikin rundunar akwai su Sayyidina Abubakar sirkinsa, su Sayyidina Umar. Ana tafiya jeji sai ya ce Sayyidina Abubakar ku dan yi gaba, ku bar mu baya da Aisha. Sai suka yi gaba, suka bar su a baya. Suna bari a baya sai ya ce wannan Aisha su yi tsere. Sai suka fara tsere-tsere. Akwai time da suka yi tsere na farko a gida, ta zo tana amarya. Da suka yi tsere sai ta tsere wa manzon Allah, ta masa 1-0 a lokacin. Sallallahu alaihi wasallam. Bayan sun je jeji, da ya fahimci ta dan yi zaman amarci, ta dan yi kiba. Sai ce to a sake, da aka sake sai tsere mata sai ce to yanzu an yi 1-1. In da ta ci dai to yanzu an rama. Wannan me ke bayyana mana? Ba fa wai satisfaction na iyali kadai ya kare a kwanciya bane. Ba satisfaction na iyali ya kare akan mai gida ya ba mace kudin cefa ne ko kudin kashiya ba. Wannan lokacin da za a zauna a yi tadi da juna a yi raha, ko da a cikin tadin za a yi fada a shirya, to a yi tadin ya fi alheri da ba a yi ba. To yau maza ba su da time na iyali. Wajibi ne mutum ya yi creating time for his family, na ɗaya kenan. Na biyu wajibi ne mai gida ya yi creating lokaci don karantar da iyalinsa. Na uku wajibi ne mai gida ya tabbatar da ya yi creating time na ƴaƴansa. Kuma wajibi ne mai gida ya tabbatar da cewa a zamantakewa da yake na iyali, kamar yadda bukatarsa na halitta ke kamawa ya nemi iyalinsa, wajibi ne kula da psychology nata. Idan ya ga tana da bukatuwa gare shi ko da bata faɗa ba, wajibi ya yi ƙoƙarin kusantuwa zuwa gare ta. Wannan bil haƙiƙa haƙƙi ne a cikin musulunci. Idan ku ba mu kiyaye waɗannan hukuku ba, muka ɗauka kawai responsibility na aure ya ƙare a kan ainihin kuɗin cefa ne. Shikenan a dafa abinci a baka. Na biyu kuma sai buƙatar kanka. So the aim of marriage has been defeated. Manufar da yasa aka yi aure gaba ɗaya an rasa ta. Don haka satisfaction shine ƙashin bayan yin aure a cikin musulunci. Dole ya zama idan ana aure ana ƙoƙarin ganin an yi satisfying juna. Idan mai gida bai ba wa mace lokaci ba, idan ya tsaya gaba ga Allah zai tambaye shi. Idan mace bata ba wa mai gida lokaci ba, in ta tsaya gaba ga Allah fa hiya mas'ula, tabbas Allah zai tambaye ta. Dole ne sai an yi creating time wa juna, an samu time da za a yi raha da juna. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi duba fa yana shugabantar musulman duniya ne gaba daya. Wa ma'a zalik, tare da wannan yakan ware time yana hatta wanka da iyalansa. Duka wannan yana daga cikin abin da ke kawo satisfaction a aure, wanda idan imani ne Annabi ya fi mu, ba ma kokonto kuma ba ma bukatun a kwatanta. Ya fi mu tsoron Allah, ya fi mu biyayya zuwa ga Allah, ya fi mu commitment a rayuwa, don shi leadership ɗinsa na duk duniya ne gaba ɗaya a lokacin. Ya fi mu shiga cikin challenges da kalubale, saboda times da ake shirya a yi assassinating manzo Allah sallam a tarihi ba zai irgu ba. Ibn al-Qayyim rahimahullah ya ce time ɗin ya fi sau 100 a tarihi. Amma duk da wannan a rayuwarsa iya da time na iyali, har yakan zauna yana wanka da iyalansa. Nana Aisha radiyallahu anha ke cewa mukan yi wanka da Annabi, ya wanke ni na wanke shi, a cikin hadisin Bukhari. Nana Maimuna tace muna wanka da shi, ya wanke ni na wanke shi, tace hatta takhtalifu aidina, har hannayenmu na sabawa a cikin wannan ruwa din. Wani lokaci tace ni zan yi wanka, ruwan ya saure ya zo shi ya ci gaba da yi. Duka wannan yake bayyana mana satisfaction na aure a yau abin da ke kwaran maza an takura shi ne kawai akan kuɗin cefa ne, sai buƙatar kansa idan ta kama. Amma ba anan kada yake samu ba. Satisfaction din aure ana samu, you must create time for your family. Dole ya zama akwai lokacin iyalai, saboda wali ahlika alayka haqqan, manzon Allah yace iyalanka na da haƙƙi a kanka a cikin lokacin da Allah ya baka. Dole ya zama akwai time da zaka ji complaints na iyalinka. Dole ya zama akwai time da ake raha da iyali. Nana Aisha radiyallahu anha, manzon Allah ta ba tsokanin tun lokaci yana raha da ita, tana yarinya kawo ta gidan, duk da yarintarta haka yi accommodating yarintar, kuma yake mu'amala da ita haka. Yazo ya same ta yarinya karama, an kawo mata irin yar tsana din nan, yar baby, irin toys da ake wasa da su din nan. Ya ganta da ita yace kuma Aisha, wannan kuma me tace? Dokin Annabi Sulaimanu ne. Saboda yarinta yace lalle Annabi Sulaimanu dan gata ne, wannan dokin sa ne, tace eh. Yace to Allah ya miki rahama. Shikenan sai wuce rabu da ita. Ka duba duk da yarinta ta ki duba, haka yake iya tafiya da ita ya sassauto da kansa don su tafi tare. Saboda ita iyali, idan mutum ya aura shi miji a ka'ida a shari'a ba hau baban mace bane, ba wanta bane, ko da ya bata shekara 100, Qur'ani yace sahiba ce, kawarsa ce, abokiya ce. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ashe sahiba ce. In an ce kalmar sahiba zai dauki abokiya, kawa, abokiyar zama, wannan shine ka'ida.
A shikenan ba a duba shekaru ko ka girme ta ko baka girme ta ba, ba a duba family background, yar mai kudi ne ko ya talaka, ka amince iyalinka ne na'am, to wajibi ne ka yi hakuri ka tafi da ita a matsayin gawa. Idan ke ne karki duba me ya mallaka ko me family background ɗinki ko matsayin mahaifinki, kin amince miji ne eh na'am, to yanzu abokinki ne. Ko da ku yaron mahaifinki ne yanzu ya zama aboki, dole ki treating din sa a matsayin aboki. Don haka satisfaction na aure ba ana samu kadai a kudin cefa ne bane, ba ana samu kadai a girki bane, ba ana samu kadai a bukatar daya bane, dole sai muna creating time for our family. Dole zama akwai time din karantar da iyali, time din kawai ayi tadi da iyali, ayi raha. Kamar yadda Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan zauna yana raha da iyalansa, akwai kisosi da yawa, ba na son lokaci ya tafi akan wannan kwaya daya. Dole zama akwai time da za a iya zama da iyali, har a iya yin wanka tare da juna, saboda Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da kansa yana wannan, duk da yake shugabantan musulman duniya gaba daya. Yakan yi wanka da iyalansa waɗanda daga cikin su akwai wanda ya girme su da sama da shekara 40, shekarun da ya girme su, amma bai hana ya zauna ya wanka da su. Ashe kenan mutum ya rika jan ajinsa ko ya rika jin ba zai yi ba, wannan ba wai imani bane. Imani shine mu yi duk abin da Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yayi, da wannan shine zamu iya nasara. Waɗannan ababe su suke iya bada satisfaction, su suke iya ƙara ma hatta sha'awar juna. Ba yadda za a yi miji bai zama da iyali yayi tadi, bai iya yin wanka da iyalansa, bai iya cin abinci da iyalansa, bai iya guje-guje da iyalansa suna exercise tare, bai iya goyenta a baya yana mata dokin kara, ba zai samu satisfaction ba, kuma ba zai samu sha'awar juna ba. Duka Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana yi. Abdullahi Gwandu mun san matsayinsa, babba ne a cikin daular Usman dan Hodiyo, amma duk da haka sai ya kwanta a ba, in ya je karantar dalibai sai ya dawo gida, sai iyalinsa da ce to tana so ta hau doki, sai ya ce to, sai ya zauna a falo, sai ta hau gadon bayansa ya ta zagawa da ita. Wannan fa shine aure. Kuma duk abin da muka gani akwai hikima. So shi yasa wani lokaci sha'awar juna na karanci, saboda daman babu intimacy, babu kusantuwa da tadi da mu'amala tare da juna, to me yasa sha'awar juna ba zai yi ba. So daka wajibi ne wannan mu gyara na farko ta bangaren creating time for our family. Dole zama akwai time a awa 24, ba wai time din iyalai shine na bacci ba. Dole ka ware awa 3, 4, 5 wannan na a zauna ayi karatu ne, a ci abinci tare, in ta kaba za ta exercise to mu je mu yi tare. Ku zaga da ita a gida ku dawo tare, idan shi zai yi kice mu je in raka kaka yi. Ku je ku yi wannan ki raka shi yayi ya dawo. Zai yi wanka to bari in je in maka wanka, ko kuma a'a bari in miki wanka. A'a mu je mu yi wanka tare. Waɗannan su suke kawo satisfaction a aure. Lokacin da aka rasa su to ko ba zai a samu satisfaction ba. A yau maza abinda aka duk an takura hukuk na aure kawai akan cefa ne da ciyarwa da idan bukatar sa ta kama. Kuma hatta lokacin kamawar bukata shari'a ba ta ce mutum ya zo kusa da iyalinsa, yadda kika san jaki da jaka ko taure da akuya ko rago da tunkiya ba. Shi yasa Allah yake cewa qaddimu li anfusikum, ku gabatar da kawunanku. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi, duk da biyayyarsa ga Allah, ga hadisi a Bukhari a watan Ramadan Aisha dake cewa yuqabbiluni wa huwa sa'ir, manzo Allah yakan iya sumbata, yakan iya kisin matansa alhali yana azumi. Mu duba fa wannan annabi ne annabin Allah, wanda idan da wai wannan kasanci ne ai annabi ba zai yi ba, amma yakan iya kisin ya sumbaci iyalansa yana azumi, yakan iya romancing iyalansa yana azumi. Har wani matashi zai tambaye shi a cikin hadisin Bukhari, zan iya sumbatan iyalina ina azumi, yace kai kai matashi ne, in kana azumi ka hakura. Wani dattijo yazo shi ya tambaye shi yace eh kai dattijo zaka iya. A wani hali kuma ba wani matashi dama yayi, duk hadisin na Bukhari. Malamai suka ce abinda wannan ke bayyana mana, idan mutum zai iya controlling kansa ba tare da ya keta ragona da iri na abinda ba ce a Ramadana ba ko a cikin azumi, to zai iya wasa da iyalansa. Idan ba zai iya controlling kansa ba, sha'awar sa na iya fin karfin sa, to anan yayi haramun ne. Amma dai muhallin shahir Aisha radiyallahu anha take cewa yuqabbiluni wa huwa sa'im, yana azumi amma tare da wannan yakan sumbace ni sallallahu alaihi wasallam. Yanzu miji wani rabon da ya sumbaci iyalinsa ya kai wata guda, wani ya kai shekara guda, Annabi yakan yi romancing da iyalansa. Duk waɗannan ababe su suke bada satisfaction. Idan ba mu buɗe da haƙƙi na aure, muka ba wa juna haƙƙoƙi ba, to fa sai mu yi rayuwar ko mu je lahirar Allah ya haramta mana aljanna. Don daga cikin mafi girman haƙƙi shine haƙƙin miji akan mace da haƙƙin mace akan miji. Alaƙar aure da hukuk nasa, malamai suka ce shine kaman a ce bafaje ya haifi sarki. Ai babbar magana ne. Shi auren ga mutane da yawa sunna ne, amma daga mutum kuma yayi aure sunna, sai ya zama akwai haƙoƙi na farilla sun kai 50 ko 100 a kansa, dalilin yin sunna guda ɗaya. Ciyarwa wajibi, ilmantarwa wajibi, muhalli wajibi, tufatarwa wajibi, magani wajibi, yi mata nasiha wajibi, kula da addininta wajibi, kula da mutuncinta wajibi, ware lokaci nata wajibi, zama tare da ita wajibi, not only that, kusantuwa zuwa gare ta wajibi, duk waɗannan ababen wajibai ne dalilin aikata sunna ƙwaya ɗaya. Zama da iyalai, ga koda hadisi na Malik bin al-Huwayd radiyallahu an, tafiya yayi irin yadda yau maza za su yi tafiya, mutum ya watsar da iyalinsa, yayi tafiya yaje wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zauna wajen wata guda, Annabi ya ga zaman sa yayi ba, sai ya ce Malik bin al-Huwayd, irji'u ila ahalikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum, koma wurin iyalanka ka zauna a cikin su, karka zo jina nan kawai ka zauna, ku rika tsaye da sallah a cikin iyalanku, not only that, ku rika zama tare da iyalanku, yace kuma ku rika ilmantar da su, kuma ku rika umurtar su da bin Allah. Annabi ya kori sahabi daga majalisin sa, yace koma wurin iyalansa. Wannan duka me yake bayyana mana? Satisfaction a aure dole ne maza da mata mu gane cewa ba ya kare ya baki kudin cefa bane, ko kuma ke ya kare ne kawai kadai ki dauka cewa miji ne, eh sai ya bukatun da je kusa da shi, wannan ba shine kaida ba. Hatta abinda zaki ki faranta masa rai wajen sanya kaya, tufatar da kanki, duka ana samun satisfaction a ciki, kuma ba ke kadai ba, shi ma haka ya dace yayi. Don mafiya yawan mu maza ba ma gaye sai zamu fita waje, wani inda aka ga yayi gaye daga ya an fito da kaya za a saka an aje, to yaro zai fara cewa baba zan bi ka, saboda shi ya san yaron ba a wanka ayi gaye a zauna a gidansu. Su ma iyaye matan da dama haka ne, wata inda kawai ta yi gaye to anguwa za a fita. Wadannan su ne ababen da za mu gyara duka mu samu satisfaction. Gyara su ba mustahabi bane ko sunna, wallahi al'azim wajibi ne. In kuwa ba haka ba, a yadda muke handling issues na aure zai zama sanadiyar shiga wutan mutane da yawa in our society, ba aljanna ba. Don duk haƙƙin da mutum ya taƙiye Allah zai tambaye shi. Sai point na biyu a cikin koshoniya naku da na gani da data analysis shine magana akan extramarital affairs. Extramarital affairs yana da, idan na fahimce ku da kyau bisa ga abin da ya dace a fassara shi da shi, shine mu'amala da miji yake yi a waje bar iyalansa a gida, musamman mu'amala ta sabon Allah, ko mu'amala da mace mai aure ke yi da wani namijin da ba mijinta ba. Wannan iya daga cikin mafi girman kaba'irai daga shi. Miji yana da aure ya je yana fasikanci da wasu mata, ko mace na da aure ya zama tana fasikanci da wasu mata. Babban abun da da wasu maza, babban abun da ke kawo wannan challenge shine idan ba a samu satisfaction na farko ba, to dole extramarital affairs ba za ku fita daga gare shi ba. Ko da ba a yi ba, mutum imanin sa ya hana shi ko imanin ta ya hana, to dole kuma ta rayu ko ya rayu cikin physical and psychological trauma. Dole idan mutum yana cikin damuwa da bai san yadda zai magance ta ba, ko tana cikin damuwa da ba ta da solution. Wajibi mu sani cewa addinin musulunci babu addini da ke protectin rayuka a duniya irinsa, amma ga duk namijin da ya fita a gidansa ya je ya yi zina ya saba wa Allah, ko matar da ta fita a gidanta ta je ta yi zina ta saba wa Allah, zunubinta, hukuncinta a musulunci shine a kashe ta, in namiji ne a kashe shi. Wannan shine hukuncin Qur'ani. Ali ibn Azab ne manzon Allah ya jefe al-ghamit, ya jefe al-makhzumiyya, dukkanin su dalilin zina ya jefe su tare da tausayin da yake yi. Zamanin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, da aka samu wani ya taba yin aure yayi zina, sai yace zamu masa bulala 100 da Qur'ani, saboda Qur'ani yake fajlidu kullu wahidin minhumma 100 jalda, kowanne daga cikin su kuma sa bulala 100, yace zamu musu bulala 100 da Qur'ani, zamu jefe su da sunna, saboda sunna ta ce a kashe su, saboda hadisin Muslim yace as-sayyib wa sayyiba 100 jald wa rajul, wato saurayi da budurwa bulala 100 da kuma jefewa. Duk wanda ya taba yin aure ko da na kwana ɗaya ne, matukar a auren ya kusanci iyalinsa, ko ta taba yin aure ko da na kwana ɗaya ne, matukar a wannan auren ta kwanta da mijinta ta ci sadaki, to ko da bayan mutuwan aure, duk wanda ya yi zina hukuncin kisa ne akan sa a musulunci. Wannan shine abin da addini ya karanta. An abin da yake da takaici a yanzu shine ana samun waɗanda shekarunsu ma ya ja suke yin zina. Duk wanda ya haura shekara 40 fa 40 years a ka'idar musulunci gangarawa yake. Don rayuwar dan adam na kama da law of diminishing return. haka mutum yake tashi yana girma har ya kai shekara 15 zuwa 40 yana maintaining pace dinsa. Daga 40 years daga mutum ya kara kwana daya 40 years to gangarawa yake dukkan organs din jikinsa sai dai su rage karfi ba su kara ba. To akwai abun tashin hankali ga wanda ya bawo shekara 40 yayi zina. Hadisin Muslim annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace akwai wasu mutane guda uku salasatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawm alqiyama wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Yace mutane uku Allah bai musu magana, Allah bai kallon su, kuma suna da azaba mai radadi. Sahabbai suka ce su waye? Yace na farko sheikhun zani, wanda ya manyanta yake zina, ko wacce ta manyanta take zina. Ba wai zina halal bane, amma aka samu yar shekara 20 ko dan shekara 20 yayi duk da zunubi suka yi, kuma akwai bulala 100 a kansu na punishment. Bayan nan a kore su a gari na shekara 1. Not only that, in mace ne ba za a kore ta ba saboda tsoron me zai faru gaba, sai a kai ta gidan yara kulle ta shekara guda bayan bulala 100. To in su sun yi, maybe akwai dalili. To yayi ga wanda ke da iyali a gida yayi zina, ko kuma matar da ke da miji ta je ta yi zina saboda rashin satisfaction. Kullun hikimar shedan ne abinda Allah ya halattar mana sai mu rena shi, abinda Allah ya haramtar mana sai ya zama shi yake burge mu. Wannan hikimar shedan ne, kullun yana kokarin. Annabi ya zo ya halattar mana da halal, yushillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Shi kuma shedan yana halattar da haram akan harsunan shedanu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kadhib. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. So daka sharrin shedan ne sai ya rika gamsar da mutum da na waje. Akwai wani bawan Allah da ya bar wani labari, tambaya yi mini, yace Allah ya taimake shi bai zina ba, a taimaka masa da addu'a da godiya ga Allah. Yace abun da ya faru shi bai taba sha'awan yayi zina ba, amma yakan je Abuja. To bisa ga ɗabi'ar ɗakunan Abuja, zai wahala mutum ya je babban hotel irin su Hilton ko irin su Sheraton ko irin su Valencia da makamantansu, mutum ya zauna a wurin karuwa bata zo ɗakin ba. Kana ɗaki za a yi nokin kofa, ka ɗauka ma'aikatan hotel ne ko labu, sai ka buɗe kofa sai ta ce tana so ta shigo ta kwana da kai. Wannan ruwan dare ne, ruwan dare ne wannan. In dai mutum na zuwa, yace ya je ya kama ɗaki ya fito, sai ya ga mata na ta wulgawa, sai ya ga basu masa ba, sai ya ga wata ta wulga sai ta ba shi sha'awa, sai ya ce to wannan kan za a yi da ita yau. Sai ya bata su gina, wato sallaman shaidan ta zo ta, tana zuwa yace su je ɗaki ta aminci, suka je ɗaki. Suna zuwa ɗaki yace sai ya bata oda ta shiga banɗaki, ta shiga banɗaki wai za ta yi undressing kanta da cire kayan jikinta. Yace yana zaune a falo yana kallon ta daga cikin banɗaki a inda yake zaune saboda ta gamsar da shi. Yace abin da ya burge shi da ya ganta, na farko akwai gashin kanta, na biyu da halittanta a kirjinta da kuma bayanta. Yace wannan abin sai ya ji hankalinsa. A daidai lokacin yace tana shiga banɗaki, kan nan da ya ba shi awa wannan gashin ka, yace sai ta rike gashin haka da sai haka, yace sai ta kwabe sai ta aje a gefe. Yace sai ya ga kanna ta kamar na fatalwa ne. Na biyu kirjinta da ya ba shi sha'awa, yace wallahi ta zare cire rigarta da ta sa hannu sai ta kwabe, ashe roba ne. Tana kwabewa yace sai ya ga kirjin kamar balambalan ba hura mar iska ba. Bayan da ya gani ya ba shi sha'awa da ta sa hannu da ta daka sai ya sauka ƙasa, duka biyu sai suka zube. Yace da ya ganta a halittarta sai ya ga ko albashi ake ba shi a wata ya rika kwanciya ne ta ba zai iya ba, sai fita ya gudu a guje. To daga nan sai ya fahimci ashe duk matan da ake gani a kan layin nan na ciwaciwa ne. Wallahi ba yabonku nake ba, matanmu matan musulmai su ne original mata. Duk abin da ka gani a jikinsu haka Allah ya halitta, babu ciwaciwa a jiki, ba sa ƙara gashi, ba sa wani abu don su ji hankalinka, abin da Allah ya halitta su haka suke. Shi yace ita wannan matar da ya ga ta wulga ya ɗauka ba ta ci shekara 18 ba, amma da ta shiga da ta cire kayan yace sai yana ga ta ba shekara 50 baya. Shi ya kai fahimta. Daga nan idan ya zauna sanda ya kaman zai tabu, in yana zaune haka a cikin jama'a bakin hanya sai ya ga mata ta wuce tana da tsaya kaman kaguwa tsirara-tsirara, sai ya ce gai gashin ƙarya ne, gashin ƙarya ne. Haka ya zama kaman mahaukaci, shi da kansa yake magana a ce ya Allah ya ce wallahi gashin ƙarya ne, ni na ga wata ta cire duk ƙarya suke yi. Idan ya ga kirjin sai ya kira abun ya ce shi ma na ƙarya ne, shi kada yake yi. Har san da aka fara tsokanar sau lokaci Allah ya yi abun ƙarya ne, ko sai ce ƙarya ne. matanmu su ne asalin mata original. Duk abin da ke jikinsu haka Allah ya halitta, wajibi ne a matsayinka na mai gida ka tabbatar da duk matar da zaka nema a layi, in dai ta amince ta bada kanta a layi, ina tabbatar maka da Allah darajar ta bai kai 1% na matarka da ke gida ba, bai kai kashi ɗaya cikin 100 darajar ba. To wannan ko mota ce aka ce kowa yana shiga motar yaje ya tafi, yawo ai motar ba ta kwari. Yau idan mutum da ya sayi mota yake shiga sai ta yi shekara 5 ba matsala, amma idan aka ce ainihin utility car ne ta gida, dan mai gida zai dauka, mai gadi zai dauka, direba zai dauka, kowa zai shiga cikin ta, a shekara da shikenan za a yadda ita an gama da ita. To wannan fa sune matan da ke layi. Yadda kai za su baka sha'awa, direban ka ma yana da ikon yaje ya bada kudi ya kwanta da su, masinjan ka yana da ikon yin wannan. Yadda wanda zai sa zunubi ya sa Abubakar da zai kwanta da su, haka Christopher da zai kwanta da su. To menene abun sha'awa? Wadanda suke mazinata, hatta kudin da suka samu dalilin zina, mace ta bar gidan miji ta je ta yi zina, ko ƴan mata su je su yi zina, ko saurayi ya yi zina, ko miji mai aure ya je ya yi zina, manzon Allah yake cewa kudin da ake bayarwa da kudin da ake karba cikin hadisi na Muslim yace shine mafi sharrin kudi a rayuwa. Wannan kudin cin su haramun ne, ko kyauta aka ba wa mutum ya ci haramun ne. Mazinata a barzakhu ba azaba ake musu. Yanzu ba ba je duk wanda ya mutu bai je filin kiyama ba. Hadisi a Bukhari, Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace mazinata maza da mata a barzakh, duk wanda ya mutu ya je barzakh, ana sa su cin wani abu ne mai kama da oven. Yadda muka san tukunya haka haka ake sa su, wanda kasan na da fadi, manzon Allah yace saman azuke yake, kasa kuma wuta ne take ci. Wutar za ta dafa su, ta tafasa su a cikin ruwa. Ruwan nan idan ya tafasa su, ya tafasa su, za su haura sama. Idan suka dan hauro, fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi yace suna haurowa, ba za a bari su zubo su fito a ciki ba, sai wutar ta kwanta, sai su ƙara komawa ƙasa. Haka ake ci gaba da musu azaba har gobe kiyama. Ga fitintunu irin na zamani, ga irin HIV AIDS yanzu, ana cewa wai kabari, ba assalamu alaikum ba, kabari hello. In kika ce assalamu alaikum ai alheri ake yi. To shi wanda ya dauki cutar HIV dalilin zina ya tafi kabari, ai shi da hello zai ji shi. Wanda ya je da assalamu alaikum ai yayi kyakkyawan zuwa. Wanda aka same shi a kabari, malaiku suka ce masa assalamu alaikum ai yayi nasara. So ba kabari assalamu alaikum ba, kabari hello. Don haka wajibi ne maza su yi hakuri su hakurta ga matansu, mata su yi hakuri su hakura da mazansu. Wadanda ba su samu ikon aure ba, maza da mata, Qur'ani yace musu waliyasta'tifil ladina la yajiduna nikahan, wadanda ba su samu ikon yin aure ba su kame har yaushe, hatta yughnihum Allahu min fadlihi, har zuwa lokacin da Allah zai musu baiwa da samun falalarsa. Wajibi ne a kame ayi hakuri. Dukkan abin da muka gani a cikin sabon Allah, to cikin abin da Allah ya halattar mana, muna da wanda yafi shi yawa, yafi shi dadi. A kuma duk inda ba a yi satisfying juna ba, to abun farko ya dace mu gyara wannan, shi zai solving problems insha Allah na extramarital affairs. Matukar namiji mai imani ne zai haƙura da iyalansa ko iyalinsa, haka matukar mace mai imani ne tana iya haƙuri zuwa ga mijinta. Rayuwa akwai jarrabawa, mai iya yiwa ne a wani zangon rayuwa wani ya samu rashin lafiya. To ayi haƙuri da juna, akwai lokacin da Allah zai bada mafita insha Allah ta'ala. Idan jinya ne, akwai lokacin da Allah zai bada mafita. Sai issue na uku, magana akan on merit, shine akan rashin aure. Yau muna da samari da yawa da ke bukatan aure, muna da ƴan mata da yawa da ke bukatan aure, muna da zawarawa da yawa da suke bukatan aure a cikin society da muke rayuwa cikin su, amma ba ai auren ba. Me dalili? Saboda dalili na farko, shedan ya zo ya gitta. Su maza sun saka wani conditions, sai namiji sai ba zai yi aure ba, yanzu sai ƴar mata, sai ƴar wani, saboda yana ga ƴar wani dalilin ta zai iya samun jari. Ita kuma ba za ta yi aure ba sai wani, sai ta samu honorable, kowa na kowa na kowa na mai wasu sifofi. Wannan iya daga cikin matsalar da muke samu a yau. Na biyu, mu sani na farko cewa mafi the most honorable person a wurin Allah ba shine wanda ke da kujerar mulki a duniya ba. Matukar mulkin babu imani. Most honorable person a wurin Allah ba shine mai kudi ba, sai dai in kudin akwai imani. Ba shine mai sarauta ba, sai dai in sarautar akwai imani. The most honorable person a wurin Allah shine mai takawa. Shi yasa Allah yace inna akramakum indallahi atqakum. The most honorable of all of you is the one who fears Allah. duk kufe ya takawa a zuciyarsa, to shi yake kowa daraja a wurin Allah, kuma shine mutum mai mulki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka dole mu cire wannan mentality na tunanin me wane rike a duniya, balle ma irin mulkin duniya da yanzu tun a duniyar ma sanadiyar halaka ne, balle a lahira mutane nawa za su yi mulkin a duniya su tsira? Ba su wuce 1% ba in sun kai. Kuma mulki da kuɗi ai duka na Allah ne, babu wanda aka haife shi da wannan a duniya aka samu. Sannan babu wani wanda yake da peace agreement ko wani agreement da Allah ce har ya koma zuwa ga Allah ba zai yi kuɗi ba, yi ne na Allah, in ya ga dama ya ba wani, in ya ga dama ya hana wani. Kuma da wanda aka bawa da wanda aka hana jarrabawa ne, wanda aka bawa bai zama yafi wanda aka hana ba, wanda aka hana bai zama yafi wanda aka hana ba. Don annabi mutsira da aminci sabbata a gare shi yace Allah yana bada kuɗi ga bawan da yake so da ma bawan da Allah baya son sa, yace amma Allah baya bada imani sai ga wanda yake so. Issue na biyu daga cikin abubuwan da suke kawo matsala a aure a yanzu shine tunanin matasa da cewa sai mutun yaya kuɗi. Dole mu amince da cewa babu wani yarjejeniya da muka yi da Allah cewa za mu yi kuɗi. Idan mutun yana ya kai gaba na zuciyarsa bata mutu ba, shari'a ta bashi daman yin aure koda bai da kuɗi, matukar zuciyarsa bata mutu ba. Cewa kana da BSc ko BTech ko kuma MSc ko PhD a musulunci bai zama condition na ba za ka yi sana'ar kaskanci ba. In dai zuciyarka bata mutu ba, ya halatta a musulunci ka je ka yi duk sana'ar kaskanci don ka yi aure ka zo ka rufe ka kiyaye mutuncinka da na iyalinka. Amma yau matasanmu da musulmanmu musamman 'yan boko girman kai ya ɗebe su, sai mutum ya rika tunanin ina da digiri ai ba zai aikin kaskanci ba, sai dai aikin ofis, ofishin ma sai mai siffa kaza da kaza. Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu iya da first class certificate na aljanna, duk duniya babu certificate da ya kai wannan daraja. Iya cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna, mutane goma da tun a duniya Allah ya duba zuciyarsu ya ce su 'yan aljanna ne tun ba su mutu ba. Amma duk da wannan certificate din yaje shi ya tsaya a gindin rijiya yana jan ruwa a rijiya wa ba yahudiya tana bashi duk guga ɗaya dibino ɗaya, da haka ya tara abinci yake zuwa yake ciyar da iyalansa a wani zango na rayuwarsa. Iya da fasa ta suke na aljanna, kuma a gidansa yar annabi Muhammad ne tsira da aminci sabbata a gare shi na Fatima radiyallahu anha. Idan sahabi zai yi irin wannan aiki, me zai sa girman kai ya hana wani musulmi a yau ya je aiki na kaskanci ya rufa kansa iyali, ya rufa kansa asiri? Duk fa BSc, BTech, MSc, PhD, wallahi al'azim in ba aljanna muka shiga ba fa duk hayaniya ne da ban kaura, ba su da amfani. Me amfanin su in ban bi Allah mun shiga aljanna ba, ba su da amfani. Wannan kissar Ali ibn Abi Talib cikin sakon An-Na'im la yudraku bin Na'im na Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq al-Karni. Daman sakon shine ba a taba samun ni'ima a cikin ni'ima ba. In dai mutum ce zai aure, daman sai hakuri da juna, yayi hakuri da rayuwar da zai samu kansa a ciki. Akwai lokacin da Allah zai cire shi a cikin wannan hali din, saboda fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Babu yadda za a yi kunci daya ya rinjayi sauki biyu. Lai ya ghalibal yusru, lai ya ghalibal usru yusrain, kunci daya bai taba rinjayin sauki biyu ba. Sau biyu Allah ya kira sauki, cewa duk abin da ya tsanani akwai sauki a kanshi. Akwai sahabi da ya zo majalisin annabi tsira da mishi sabbata a gare shi, kamar yadda Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahmatullahi alayhi kawo kissa hadisin na Bukhari. Wata mace da ta samu manzon Allah ta ce, manzon Allah ka aure ni. Annabi ya kalle ta sai ya shiru bai ce a'a ba. Ibn al-Qayyim ya ce bai ce a'a ba saboda in ya ce bai son ta to ya kashe mata kasuwa, ba wanda zai aure ta, saboda siyasa sai ya shiru. Wani sahabi na gefe shi sai ya ga kawai ta masa yadda yake bukata da ita za a ji, ya ce annabi ba ka so ni, ina so. Annabi ya ce ka je ka gida ka kawo sadaki. Ya je gida ya duba ba abin da zai kawo na sadaki, bai mallaki komai ba. Ya dawo annabi ya ce masa walau khataman min hadidin, koda zoben karfe ka je ka bata a sadaki. Ya je ya duba ya dawo ya ce annabi ban samu zoben karfe ba, sai ya ce annabi sai dai ina da wando, zan ba ta kafar wando ɗaya na rike kafa ɗaya. Annabi ya ce to in ka sa wannan ya za ta ina za ta samu kafa ɗaya? Ai bai yi ba. Sai annabi ya ce masa ma za hafista min alquran, me ka haddace a qur'ani? Ya ce hafista suratul baqara wallati taliha, na haddace suratul baqara da wanda take binta ita ce Ali Imran, ba ma aran ma bane, baqara da Ali Imran ne haddace. Sai annabi ya ce ka je ka karantar da ita ayoyi goma a wata riwaya aya 20 a matsayin sadakinta. Da wannan malamai suka ce idan tara kuɗi condition ne na aure, yaya za a yi annabi ya aurarwa mutumin nan da bai da ko zobe da zai bayar a matsayin sadaki? Zoben ba na gold ko na silver ba, a'a zobe ne na ƙarfi amma bai da shi, wando ma ba biyu bane, wando ɗaya ne, wa ma a zalika yace kafa ɗaya zai bari rike ɗaya, inda wando biyu ne ai da ce bari in bata wando ɗaya matsayin su zaki rike ɗaya. Don haka abin condition na aure shine, na farko mutum ya zama lafiyayye, na biyu ya zama musulmi, na uku ya zama mai hankali, na huɗu ya zama zuciyarsa bata mutu ba. Idan zuciya bata mutu ba, mutum zai iya zuwa ya nemo halal, zai iya yin dukkan wani aiki don ya rufa wa kansa asiri. Wannan shine condition na aure. Kuma wajibi ne mata a rage kyale-kyalen rayuwa, arziki na mai kuɗi ko mulki na mai kuɗi na mutum, wannan jarrabawa ne ta Allah. Me iya yiwa ne ki aure shi ya talaka Allah ya baku kuɗin tare? Babu matar da ta more miji kamar matar da ta aure shi ya talaka suka yi kuɗi tare, ta fi kowa morewa, kuma bai isa mata gori ba, don ya san ba yi da komai ta aure shi, kuma duk alfaharinsa bai isa mata ba, don lokacin da ta zo haƙuri ta yi da shi. So because of this, wannan ko ba iya bayyana cewa wanda yake da kuɗi ko wanda Allah ya bashi mulki in dai iya da takawa a kyamace shi ba, a'a bai dace a ki shi ba, da sharadi ya zama kuɗin akwai tsoron Allah a ciki, ya zama mulkin akwai biyayya zuwa ga Allah a ciki. A wannan hali ba za a kyamace wannan ba, ko da ko ya wayi gari yana da waɗannan nemomi ba za a kyamace shi ba, shike nan sai a marfatan alkhairi. Amma wannan kuɗi ba shine condition na aure ba. Abunda hadisin Tirmidhi da Abu Dawud ya gaya mana a matsayin condition na aure iyaye mata, manzon Allah cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, duk wanda ya zo muku neman aure da kuka yadda da ɗabi'arsa da addininsa to ku aure shi, in dai kun yadda da ɗabi'a da addini to ku aure shi. Idan wa illa annabi ya ce in ba haka ba takun fitna fil ardi wa fasadun kabir, matukar ba a yi auren mai addini da mai ɗabi'a na ƙwarai ba, to za a samu ɓarna a bayan ƙasa. Idan mace ta shi yin aure, ɗabi'un miji, kasancewar miji mai ɗabi'u na ƙwarai, mai halaye ainihin mai halayen karamci, a wani lokaci ya fi iliminsa na addini ma muhimmanci. Saboda a duk zaman da kewan aure babu abin da yake quality da ke kawo zaman lafiya kamar ɗabi'u na ƙware. Akwai wanda yake da karatu, in karatun zamanin ne ya yi har masters, in karatun addini ne ya dan karanta wasu ayoyi da hadisi a Qur'ani ya sani, amma zai iya zagin mahaifinki, zai iya dukanta, zai iya mata bakar magana, zai iya mata zagi irin na yan tasha, me dalili? Saboda bai da ɗabi'a. Saboda muhimmancin ɗabi'a, manzon Allah ya ce idan mutum ya zo muku wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa, ɗabi'u na miji haka ɗabi'u ga mace su ne, a sami miji mai tausayi, miji mai kunya, miji mai gaskiya, miji mai rikon amana, miji mai kawaici, miji mai sadar da zumunci, miji mai zaton alkhairi, miji mai yafiya, kuma su ne irin qualities na mace. Wanda yau yana daga cikin abin da mata suka rasa shi ne kunya, sai ɗan kaɗan da Allah ya kare. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a hadithin sahihul jami, yace al-haya wal iman qurina jami'an fa idza rifi'a ahaduhuma dhahaba al-akhar, yace da kunya da imani inji annabi an daura musu aure. A duk zuciyar da aka rasa ɗaya to ɗayan na guduwa, duk zuciyar da aka dauke kunya a cikin ta annabi yace zuciyar babu imani, haka duk zuciyar da babu imani to kunya bata zama guduwa take. Don haka kunya da imani hasan ne da husaina, ko kuma hasana da husaini, ba sa zama ba tare da juna ba. Wajibi mu zama masu kunyar juna. Amma kunya kuma ba wai tsakanin miji da mata ba, a lokacin da suka keɓanta wannan addini bai karantar da kunya ba. Amma a mu'amala ta rayuwa wajibi mace ta zama mai kunya, miji ya zama mai kunyar surakanansa, mai ladabi zuwa gare su, mai kyautar magana zuwa gare su, mai sanin ya kamata, mai kawaici, wanda yake rintsa kallo a gabansu, wanda bai zuwa gabanin surakanan suna kafe har kujera ya zauna. Wannan shine irin mijin da ake bukata. Amma akwai mijin da yake dauka hatta iyayen matarsa a matsayin kaman wasu abokanansa ne, yadda zai zagi wani in ta bata masa rai, haka zai aika da makaman kare dangi kan iyayenta ya ci mutuncinsu. Wadannan ababe idan muka magance su, insha Allah za a samu karancin matsalar rashin auratayya. Wajibi mata ku sani cewa babbar matsalar da kuma bakwa su a taba shine issue na polygamy, wanda yana nan anan gaba. Wani lokaci dole sai an yi handling ɗinsa, kuma ake iya magance matsala na unmarried. Yin aure a musulunci a ka'ida ba ana aure kawai don sha'awa na namiji ba ne, tare da cewa mafiya yawan maza kuma don wannan ɗin suke yi. Amma a tsarin addini ba ana yin aure don buƙatuwa na halittar namiji ba ne. A ka'ida akwai dalilan da ke sa aure, daga cikin mafi girma shi ne akwai yin aure don tausayi. Yau adadin mata, population na mata ya fi na maza a duniya. Ƙasa ɗaya ce a duniya a yanzu gaba ɗaya, statistically a duk duniya ƙasa ɗaya ne adadin maza ya fi na mata. Wacce ƙasa ce? ita ce kasar India. Dalili su kuma suna iya yin scanning aje a duba mace in kai ciki, duk cikin da aka ga mace za a aifa ba sa yadda aifa za a je a yi abortion din cikin ko za a cire shi da karfi. Termination of pregnancy, dole za a je a yi termination. An samu a duk shekara suna lalata cikin da mace ne a ciki, a duk shekara suna lalata cikin da baya gaza miliyan 4 zuwa miliyan 5. Wannan shine kawai dalilin da suka yi termination na pregnancy na haihuwan ƴaƴa mata. In banda India, duk duniya babu kasar da a yau statistically ya bayyana cewa lalle maza sun fi mata, su ma ga dalilin. To ana yin aure don tausayi. Manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace man la yarham la yurham, a hadisin Bukhari. Wanda bai tausayi Allah baya tausaya masa. Matan nan da muke da su sun fi maza yawa. Yau idan kowa ya auri mace ɗaya zuwa da ita, dole sai an samu adadin matan da ba mai auren su. Shi mijin ba zai iya gamsar da iyali ba, ta san mijinta zalimi ne, in zai auren ba ta so dan zai zalunce ta. Shi kuma ba zai auren wai dan tausayi ba, yana son ya auren ne kawai don jin daɗi na rayuwar duniya. A wannan yasa ba a samun agreement tsakanin miji da mata. Inda mace na da yaqinin mijinta adali ne, ba zai zalunci ba. Na biyu, ta tabbatar da cewa auren nan zai dan tausayi ne, ba wai dan ta gajiya ba, tarar cewa ba ta gajiya din ba. Zai ƙara auren, to wannan zai rage ƙarfin kishin kashi 90 cikin 100. To amma zargi da ake na ba amince da za a yi adalci da sanin ya kamata ba, shi ke kawo damuwa. Lokacin da musanna ya rasu a filin yaƙi a zamanin sahabbai, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ya ga matarsa, sai ya tambaye ta, yace ina son ki da aure bayan ta gama ta gaba. Tace me yasa kake so ka aure ni? Yace saboda da nauyinki yana kan mijinki, jarumi ne ya mutu a filin yaƙi, nauyinki na kansa. Yanzu da ya rasu sai nauyinki ya dawo kanki, ni burina a rayuwa shine nauyinki ya bar kanki ya dawo kaina. Kin ji jarumai maza kenan, ba wai wani abu ya kisha ba, a'a, nauyin ne yana ga akwai abin tausayi, a bar responsibility ta akanta, iya so ya dauko ya dawo da shi kansa. To yau mazan mu ne, yau da yawa sukan ma bar responsibility matan gidan akan matan ne ba akan su ba. Ita ta gidan ma responsibility bai dauka ba, balle kuma wanda take layi za ta shigo din. Dalilin wannan sai ta amince da shi. Sai ya ce ina son ganin fiskarki, sai ta bude fiskar ya gani. Wannan fa shine irin manufofi na yin aure, akwai tausayi. Yau idan da za a rika yin aure don tausayi, ga wance mai addini da kamun kai, bai dace mu batta alayi shedan ya yaudare ta ba. A'a, ga wance babanta mutumin kirki ne, yanzu ya rasu ya dace a rufa mata asiri. Wance ai mahaifiyarta mutumiyar kirki ne, bai dace a batta haka ba, ya dace a tausaya mata, a aure ta, a zauna da ita. To zai kiga al'umma ta zauna lafiya. To yau aure don tausayi yayi karanci. Mafiya yawa kawai ana yin aure ne don wane ne babanta, sannan yayi kyan halittanta yake. Matan da yawa suna aure shi mijin wane ne, me mallaka, me kujerarsa, ko kuma me da ne mallaka na kadara. Idan ya zo hira ma da me yake zuwa. Waɗannan ababen sai muka mai da waɗannan material abubuwa su ne backbone na aure. Wannan yasa auren da yawa baya iya yiwuwa. Amma inda za mu mai da aure zuwa ga kan yadda shari'a ta karanta, da mun magance matsaloli da yawa. A yanzu ko auren za a yi, idan ma kayan auren ne sai an tambaya. Wata za ka je kuma ka yi auren kamar na tausayi, kana mutuntawa. Idan ka kai sai a ce yarwa ta gaza. Ai yarwa na akwati mai taya bakwai aka yi, ta kaka mata guda biyu, to ya za ka guda biyu. Ai ba ta gaza yarwa na ba, yar gida Alhaji Falalu ai akwati bakwai aka yi. To a haka kuma shedan sai ta kawo wasu bidiyo'i da za a wajabta. Kuma a gagarayen auren, kuma kafin a yi, ya gama tsinewa zuriyar ta albarka, ta gama tsinewa nasa, duk an gama Allah wadai da juna. Kuma gashi waɗannan bidiyo'in fa jama'a ina yawa ta faɗa, mu ba mu kai mu aiki da su ba. Ba ni san cewa wani lokaci bid'a ya halatta mutum ya yi kayan aure idan ina da damar yi, wannan yana da kyau kyautata wa iyali. Amma kar mu ɗauke shi cewa shi ma rukuni ne ko sharadi a cikin sharuɗin aure. Amma in mutum ya da dama ya yi, wannan ya yi kyau a musulunci. Don ai ba wani za ta ba za ta zo gidan ta yi aiki da shi ne. Wannan babu laifi, abu ne mai kyau, abun yabawa ne. Amma laifin shi ne mu mai da shi condition na aure. Kuma yanzu akwai ta mai tayar nan da ake ta yi, nakan ce mu fa a Nigeria mota ma hanya biyu ce ta balle akwai ta mai taya. Ga duk wanda suka saba zuwa Europe a cikin ku da manyan developed countries a duniya, za mu ga akwai hanyar mota, akwai hanyar mai tafiya da kafa da akwatin, da mutum zai rika jan akwatin ko ma trolley. Mutum zai je shopping ɗinsa ya ɗauko trolley ya ja wajen kilomita 5 har gida bai sauka ƙasa ba, saboda ba inda ba kwalta. To mu a kasar mu mota ma bata samu hanya ba, balle kwalta, balle ke akwati mai taya. Shi fa akwatin ba an gida ma ɗauka kai ba ne, a duk duniya Afirka ke ɗora shi aka, duk duniya ba a sa shi aka yi don ba na kai ba ne, saboda jansa ake da tayarsa. To mu kuma ba mu kai ba, mota ba ta da kwalta, bata ishe ta ba, sai ayi akwatin gata yi kuma sai a dauko shi akai, waye ce akai ne. Idan aka nuna ku a CNN ko a BBC wal duk za mu tashi a aiki, mun zama kauyawa. Kuma a hakan fa akwati mai tayin yau idan wani zai tafi a Dubai ko ya je UK ko America ya sabo akwati mai fuka-fuki. To daga ya kawo idan wani next month zai aure ya kai akwati mai tashi an daina yin sa mai fuka-fuki yake yanzu. Wanda daga an yi zai tashi je gidansa amarya fur da kansa zai tafi abin sa. Shine matsalar kuma mu mai tayin ma ba mu kai ba amma in sai mu ci za mu wuce shi. Ko wani ya samu akwati mai remote control wanda matsa ake buɗu a rehe sai da ce to ita ma irinsu za a yi. Waɗannan su ne irin ababen da Allah bai ɗora mana ba muke ɗorawa kanmu suke hana mu yin aure din. Allah ya ba mu mafita. Matsala ta kudu daga cikin matsalolin da kuka bani a rubuce shine matsala ta drug abuse, wato shan intoxicant. Sau da dama frustration shi yake sa maza da mata shaye-shaye, tare da cewa shaye-shaye haramun ne a musulunci. In an ce intoxicant a musulunci abinda Allah ya haramta ya kunshi abinda ake sha na ruwa ko na kwaya. In fact islamically hatta cin goro ba ma cewa kai sai haramu ne amma ba a goyen bayansa saboda akwai nicotine a ciki kuma quantity da ke cikin sa har yafi na taba yawa. Da wannan malaman musulunci da yawa ba su cewa cin goro haramu ne amma ba sa ba da goyen bayan alkacin sa saboda Allah bai sanya maganin wannan al'umma cin abin da ya haramta mata ba. Dukkan abin da yake taba hankali ko ya bugar da hankali ko ya tafiyar da hankali a musulunci haramun ne. Shi yasa Allah ya gaya mana innamal khamru wal maisar wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamr wal maisar wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun. Abun sani kadai Allah yace innamal khamru lalle giya wal ansab wal azlam rijisun min amali shaytan muhallu shayda kan giya muke magana saboda garancin lokaci. Allah yace giya aiki ne na shaydan kaili. Muna magana akan matsala ta drug abuse. Mafiya yawa frustration da damuwa da shiga kunci babu solution yake kai mata da maza da yawa zuwa ga shaye-shaye. Suna ga wannan zai dan basu relief na abun da ya dame su. Shan dukkan wani abu ba wai giya ba, dukkan wani abun da ke taba hankali na kwaya ne ko na ruwa ake sha ya kunshi giya da kuma kwayoyi da yawa da ake sha a musulunci haramun ne. Allah yace shedan ne yake sa mu rika shan wannan dan ya hana mu ambaton Allah. Duk wanda ke shan intoxicants namiji ko mace dole za mu samu a cikin sallarsa sai an samu jarraba ko sallarta, sallarsa da aziminsa sai an samu tawaya, karatun addinin sai an samu tawaya, mu'amalarsa da mutane sai an samu tawaya don hankalinsa na tabuwa. A mafi saukin hali shine mutum yayi dogon bacci. Wannan haramun ne a musulunci. Punishment na irin waɗannan ababe na farko hadisi da ya inganta cikin as-silsila sahiha. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake cewa kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamr. Dukkan wani abun da ke taba hankali intoxicants gaba daya haramun ne kuma dukkanin su ma giya ne. Ita giya ba wai sai a rubuta alcohol ba, dukkan abun da yake taba hankali a wannan hadisi annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace yana karkashin definition na giya a harshen shari'a ba a harshen Hausa ko Turanci ko Larabci ba, a harshe na shari'a. Kuma akwai azaba ga irin wannan, ga wanda ya dade yana shan intoxicants ko tana sha. Don hadisi da yake a cikin sunan na Imam Abu Dawuda da Sheikh Muhammad Nasir tsira da aminci sabbata a gare shi, Allah ya masa rahama, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi na cewa man mata wa huwa mudmin khamr ka abid wasni. Duk wanda ya bar duniya yana shan intoxicants gobe kiyama zunubinsa ana tada shi matsayinsa daya da wanda yake bautawa gumaka ne. Ka abid wasnin, Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace wannan hadisi ingantacce ne. Duk wanda ya mutu yana shan intoxicants ko tana sha suka mutu gobe kiyama, hadisin yace ka abid wasnin kaman mai bautan gumaka ne. A wani hadisi riwaya na Muslim rahimahullah da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya inganta cikin sahiha, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ke cewa lam tuqbal salatuhu 40 yawma. Duk wanda ya mutu yana shan intoxicant abu mai bugar da hankali ko tana sha, idan mutum ya sha ba ma ya mutu ba ko bai mutu ba, annabi ya ce sallan sa na kwana 40 Allah baya karba. kamar hadisin zuwa wajen boka. Wannan hadisi yana cikin al-muharramat istihana bihan nas na Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. A wani hadisi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace wanda ya sha na farko ya tuba Allah zai iya yafe masa, idan ya koma na biyu ya sha Allah zai yafe masa, idan ya tuba Allah zai yafe masa, in ya koma yayi na uku Allah zai yafe masa, idan ya tuba Allah zai yafe masa, idan ya sha za a rubuta mar zunubi, in ya tuba Allah zai yafe masa. Yace a karo na hudu idan mutun ya sha koda ya tuba wannan ba zai masa amfani ba. Da ikon Allah annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace gobe kiyama yusqa min tibatil khibal, gobe kiyama sai Allah ya sha yadda shi ko ya sha yadda ita daga tibatul khibal. Tibatul khibal shine zufa da ke fita jikin yan wutar jahannama gobe kiyama. Wannan zufar da ke fita a jikin su shine ruwan mai shan intoxicants, kuma shine ruwan mace mai shan intoxicants. Dole sai ya sha kuma sai ta sha min tibatul khibal. Tibatul khibal shine zufa da ke fita a jikin yan wuta. Na biyu kuma annabi yace shine asir, wato juice da ake bawa yan wuta. Dan mun san juice din yan wuta kala kala ne, daga cikin sa akwai abin da ke fita mai wari daga jikin mazinata da ake tafasawa, wanda in sun kawo kusa da baki za su sha sai ya kona bakin gabaki daya. Don haka shan intoxicants da yake taba hankali na farko haramun ne, na biyu ga duk wanda ya shedan yayi nasara a kansa, na uku annabi tsira da abinci sabbata a gare shi yace sallar sa ba za a karba kwana 40 ba, na hudu hadisi ingantacce ya tabbatar da cewa za a tashe shi ko a tashe ta gobe kiyama tare da masu bautawa gumaka, na biyar za su sha tibatul khibal a cikin wuta gobe kiyama. Bi ma'ana ai ba za su shiga aljanna akai musu tibatul khibal ba, sai dai a wutan za su je su sha. Me iya yiwa ne bayan shekaru Allah ya yanta su daga wuta su je aljanna, amma hadisin ya bayyana cewa idan suka dawwama akai ba su tuba ba to za a kai su wuta a musu remedial. Daga baya idan suka aka yi remedial din abubuwa din tukunna sai su yi graduating su tafi aljanna. Kuma face mask na yan wuta da ake yantawa zuwa aljanna annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace ana yi ne bayan shekara 50. 50 kuma ba irin kirgen duniya ba. Qur'ani yace wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana min mata uduna, kwana ɗaya a wurin Allah shine a lahira shine kaman kwatankwacin shekarun duniya 1000. Sai an yi irin shekarar duniya 1000 sai Allah yace to an yi kwana ɗaya mai 24 hours. Sai an kara shekarun duniya 1000 sai a ce an yi kwana biyu, to a haka za su shekara 50. To wannan sune wanda suka fita da wuri daga wuta. Don haka idan frustration ya dame mu ko tension ya mana yawa a rayuwa, babu wata cutar da a musulunci ba maganinta. Idan a bangaren karatu ne, Allah ya gaya mana solution na wannan shine karanta Qur'ani da jin qira'ar Qur'ani. Allah yace walladhina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, wadanda suka yi imani da ambaton Allah zukatan suke samun abinci, suke samun nutsuwa, suke samun maganin frustration da tension. Allah yace da ambaton Allah shine maganin da duk abin da ya damu mutum na zuciyarsa. Zukata suna samun peace and tranquility, sukan samu nutsuwa da imani da kaddara idan ana yawan jin karatun Qur'ani. Ki riga playing cassettes a gida, ka riga playing cassettes tapes na Qur'ani a gida kana ji, mu riga kana ji tun Qur'ani a satellite stations. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi idan frustration ya dame shi ko tension, hadisin musulmi ke cewa hazaba ila salah, sai ya gaggawa sai je hawayin sallah. Idan kika ji abu ya dame ki ko ya dame ka, maimakon mutum ya tuna ya sha wani abu, sunna tace mutum ya yi alwala. Idan ya yi alwala ya je ya sallar nafila, ki yi nafila raka'a biyu, ki tsawaita sujada, ki ta girmama Allah a cikin sujada, ki yi ta addu'a, in kin ga dama ki ƙara raka'a biyu hudu, ki ƙara biyu ya zama shida, ki yi sallah, ki daga hannu bayan kin yi nafila ba farilla ba, ki yi addu'a ki ga Allah abin da ya dame ki. Duk lokacin da frustration ya damu annabinmu, tension ya dame shi, ya samu kansu a cikin wani hali na trauma, annabi abin da yake iyalansa suka ce sallah yake na nafila. Mu yawaita shan zuma, idan abu muke so bakin mu ya taba, mu sabar da kanmu da shan zuma. Duk abin da ya damu mutum sunna ne idan ya sha zuma insha Allah ta'ala Allah zai magance masa. Wani yayi complain na ciwon ciki da kaza da kaza da kaza, hadisin na Bukhari kaza da kaza da Bukhari rahmatullahi alayhi ta cikin littafin sana adda wa dawa, ya kuma kawo cikin tibbun nabawi, yazo ya samu annabi sai ya ga masa ga abun da dami kaza da kaza da kaza annabi ya ce ka je ka sha zuma a bashi zuma aka je aka bashi zuma aka sake dawowa ya sha zuma bai samu sauki ba annabi ya ce a ji a kara aka kara second dose din yace bai sauki ba annabi ya ce a kara aka kara aka ce yayi jike yace bai yi ba aka zo ga annabi ya ce sadaqallahu wa kadhaba batnu akhika wanda yazo ya fara yace ku je ku ce wa dan uwanku Allah ya faɗi gaskiya shi kuma cikin sa makaryaci ne aka zo aka ga mutumin gafa abinda annabi ya faɗa yace wallahi tun shan farko na samu waraka zakin yasa an ce ban warke ba Allah yace mana sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas a cikin wannan zuma din akwai waraka ga mutane duk abin da ya dame mu musha mu yawaita shan ruwan zanzam if available akwai alkhairi a ciki ma'u zanzama lima shuriba la hadisi da Hassan bi turqihi wa shawahidihi mu yawaita aiki da aswaki a bakin mu annabi tsira da aminci sabbata a gare shi fi akthar al-awqat yana aiki da aswaki nana Aisha radiyallahu anha an zambe ta in ya shigo gida me yake fara tace yabda bisiwak yana fara shigowa gida da aswaki ne a bakin sa in zai alwala da aswaki laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in in zai salla aswaki laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin idan ya farka a bacci aswaki yake fara sawa a bakin sa idan zai karanta qur'ani aswaki ba zai hana mu yi aiki da abubuwa na zamani wajen wanke baki da safe ko da yamma ba amma kada wannan ya raba mu da aswaki duk waɗannan sukan zama magani ne na frustration da tension da physical and psychological trauma da ke damun mu duk abin da ya dame mu ba sai mun saba wa Allah ba bin dokar Allah akwai solution kuma waɗannan idan muka yi dan biyayya wa musulunci fa bayan ya zama solution to our problems kuma Allah zai ba mu lada don mun yi biyayya zuwa gare shi ne subhanahu wataala ko mun yi biyayya zuwa ga sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka there is no doubt idan muka yi wannan insha Allah ta'ala Allah zai ba mu lada a cikin kwashoniyan ku da kuma statistical analysis sai mai na gaba sai magana akan bid'a na farko kun ce satisfaction na biyu extramarital affairs wannan mun yi magana akan sai na uku on marriage na hudu sai drug abuse na biyar shine magana akan bid'a bid'a na daga cikin ababen da suke cutar da mu yau a neman aure da yin aure da kuma zamantakewa na aure ma'anan bid'a a shari'a shine dukkan wani abun da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai karantar ba ma'anan bid'a a lugha shine kirkiro sabon abu ma kuntu bid'an min ar-rusul wala adri ma yaf'alu bi wala bikum a shari'a dukkan abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai karantar ba bai ce ayi ba bai kuma nuna muhimmancin sa ba matukar ba ya shiga cikin babin mu'amala bane to sunan sa bid'a a musulunci sai da in ya shiga babin mu'amala a gaya musu a duniya za su rayu cikin fitina a lahira kuma akwai azaba tana jiransu kamar yadda qur'ani ya gaya mana akan bin manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim qololuwa ma Allah yake wuta za su tafi gobe kiyama wutar ma ta jahannama wa man yushaqiqi rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira abunda we need to remind ourselves at this juncture shine duk duniya babu wani addinin da ke tafiya da civilization kamar addinin musulunci addinin musulunci ba daƙiƙin addini bane ba addinin ƙauyawa bane wanda suke ba mu sha'awa a aure da muke gani ana yin na su party su mother's night su bachelor's eve su bonfire ga sunan kacha-kacha abubuwa na jahilci wanda wasu ma a even worse than jahiliyatul ula kaman yafi jahiliya musani fa ba a fara yin su ba sai bayan sunna ta karantar da mu walima walimar aure manzo Allah tun a zamanin sa ya ba wa Ali ibn Abi Talib na na Fatima radiyallahu anha hadithin Imam Ahmad ibn Hanbal da Sheikh Muhammad Nasir inganta cikin a cikin littafin sa na Adabuz Zifaf annabi ya ce masa la budda lil arus min walimatin ka sani ba makawa ga ango sai yayi walima a walima na karantar da mu ethics na walima na farko annabi ya ce idan za a yi walima a kyautata saboda Abdurrahman ibn Auf da ya aure ma zai yi walima annabi ya ce aulim walau bi shatin kaje ko da akuya kai wato akuyar an yi downgrading matsayinta wato in ma baka da kuɗi ko akuya ne aje a yanka ashen yana da kuɗi sai je yanka shanu kenan kuma aka nuna muhimmancin yin walima aka nuna idan an zo mafi alkhairin abincin walima shine abincin da kowa da kowa ya ci mafi sharri shine wanda aka ware wasu ne yan high tables wato VIP aka bar wasu a matsayin popular site in an zo walima ayi treating mutane equally a ci abinci wannan shine musulunci. Don haka addinin musulunci bayan ya zo da civilization, a cikin civilization din akwai ethics. Idan za mu kyautata walima ba wai sharadi bane fa sai mun je muna koyi da al-yahudu wa nasara. Su jama'a ne da Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Idan kun musu biyayya za su mai da ku kafirai bayan imaninku. So daka a ka'ida mu sani cewa waɗannan bidiyoyin da muke yi na farko idan an yi Allah zai miyar, na biyu dukiyar da muka kashe a cikin za a tambaye mu gobe kiyama akan wannan dukiya, na uku idan muka yi bid'a a cikin waɗannan aure da muke yi Qur'ani ya ce Allah zai samu a cikin fitintunu a duniya, na hudu akwai azaba mai radadi gobe kiyama, na biyar aka ce wanda ya saba umarnin manzon Allah wutar jahannama zai je. Bayan mun bar waɗannan gaba ɗaya a dunkule dukkan auren da aka ce za a yi shi aka gina shi akan bid'o'in nan, aka yi ta hada maza da mata ana wake-wake, aka je aka yi ta waɗannan picnic din, aka yi ta bonfire din, aka yi ta mother's night, bachelor's eve, aka yi ta yin ababe da sabo na Allah, wallahi al'azim auren bai cika yin karko ba, don ba magana ta bace alƙawarin Allah ne. Yace idan aka yi wannan albarka gaba ɗaya yake kwashewa, sai kiga an yi auren tun ma ba a gama dokin juna ba, auren ya mutu. In banda a zamanin nan ina ake mutuwan aure kasa da auren da 30 days a ce auren ya mutu. Ai sai a wannan society sai a rasa dokin ma ina yake, sha'awan junan ma ina yake, yanzu daga an yi ba a ma samu cikin farko ba, aihu ba an fara yaji. Mafiya yawan lokaci abinda ke kawowa shine sabon Allah da aka yi a neman auren ko a bikin auren. Duk bid'a ɗaya da muka yi tana rage wani percentage na albarkan auren da muke yi ne. Shi yasa Qur'ani yace alam tara ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar. Wadanda suke irin wadannan ababe din Allah yace jahannama ma yake kai su. Not only that, ce mane wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid. Idan kun gode mun kuka bi sunnar annabi kuka yi abin da muka ce mu, Allah yace wallahi zan muku kari a cikin ni'imata. Aure ni'ima ne. Qur'ani yace in kun kafirce wa ni'imata to a gaya muku azabata mai radadi ne, inji Allah subhanahu wa ta'ala. So haka kafircewa anan shine kafirce wa ni'ima, aure ni'ima ne. Idan aka yi waɗannan bukukuwa na sabon Allah to an kafirce wa ni'ima ne. Ba hana uwa ta shirya program ba, amma an za a shirya, a shirya shi bisa ga manhajin addini, ya zama akwai tunatar ko a samu daman a bada shawarwari ga amarya. Ababin an shirya wa'azi da tunatarwa gare ta, mun shirya muhadara, lecture mahaifiya da shirya masa don a tunatar akan haƙƙin aure. Ba damuwa mace da ce bari in karyi kawayena a dafa abinci amma a yi tsarin addini, wannan ya yi. Amma mu zo muna tunanin a zo a bayyana tsaraici, a zo a yi wake-wake maza da mata, a zo a kunna disco, a zo a yi ta maganganu na fasikanci, wallahi al'adim wannan ba addini ba ne. Idan muna son aurenmu ya yi albarka, muna buƙatar mu yi nasara, Allah ya yarda da mu, sharaɗi ne duka waɗannan abubuwa na bukukuwa ɗin ba su da amfani, mu haƙura da su. Idan ku muka yi wa aurenmu ko auren 'ya'yanmu babu kokonto, alƙawarin Allah ne Allah zai jaridi wannan auren, kuma auren ba zai albarka ba. An kuma yanzu shi ne abin da muke witnessing, albarkan aure da yawa Allah ya cire ta ya rage. Me dalili? Saboda nau'ukan sabon Allah da ake yi. Tun a hirar ana sabon Allah ka duk ya shiga cikin bidiyoyi, a je ana hira tsakanin saurayi da budurwa, babu shamaki, babu wannan uku. Manzo Allah yace la yakhluwanna rajulin bimra'a illa kana shaytan salisahuma. Wato musulunci ba fa kawai zina ya haramtar ba, a'a duk abinda zai kawo mutum kusa da zina ma an haramtar. Abinda zai kawo shi kusa da zina ma haramun ne. Da Allah yace ce mane la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina alfasha ne, sai ce kada ku kusance ta. Sai Allah ya sanya wasu rules and regulations. Addinin musulunci ya karantar da wasu ethics da ba sa barin dan adam ma ya zo kusa da zinan in ya kiyaye balle aikata. Na farko annabi ya ce duk inda saurayi da budurwa suka keɓanta shaidan shine na uku. Don haka keɓantuwa su biyu haramun ne, dole a samu na uku auren. Na biyu ya wajabta wa mata hijabi. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhina wa kana Allahu ghafurar rahima. Mace da sanya hijabi, namiji ma aka wajabta masa rinza ganin sa. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ido ma ba a yadda mutun yayi kallon sha'awa da mudawo man kallo zuwa ga watar da ba ta sa ba. Duk wanda kina mana shine zuwa kusa da zina ma haramun ne balle aikatawa. To yau sai a ji ana neman auren, daga shi sai ita a falo. Ba wanda ke tunanin me suke yi, sai a zauna awa ɗaya, awa biyu, awa uku, daga nan tukunna Allah zai fara cire albarkan auren. don ko ba aizina ba sai ya gaya mata maganar da inda akwai wani ko wata a wurin ba zai fada ba. Sannan bid'o'i tun daga neman aure dole iyaye su kiyaye, an zo neman auren yarki, an zo ne kaza da sharadi, wa zai je zauna a wurin? A samu yaro mai wayo ko yarinya mai wayo. Kuma ba a buƙatar tsawaita neman aure, courtship yayi tsawo ba alkhairi bane. In an samu damar yi ayi, in akwai uzuri to nan ya halatta a jinkirta, but otherwise a musulunci ba a buƙatar a tsawaita, saboda dimo ake tsawaitawa, dimo sharri yake shiga cikin hatta mu'amala tsakanin sa da ita. So zaka sai mu yi iya kokari a rayuwa mu ga ba ma tsawaitawa except where necessary. Allah ya taimake mu. Na shida daga cikin matsalolin da ku gaya mini, an fara gaya mun lokaci ya kusa. Na shida daga cikin matsaloli da na gani a cikin takardu kamar yadda nake bin su ɗaya bayan ɗaya shine magana akan co-wives, wato miji ya zauna da mata biyu ko uku ko hudu, wato polygamy. Polygamy shine namiji iya da mata biyu ko uku ko hudu. Akwai polyandry, shine mace ta zama tana da maza biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida. Polygamy a musulunci halal ne da sharuɗa, amma polyandry haramun ne. Akwai dalilai na shari'a da na likitanci da suke tabbatar da halascin polyandry gaba ɗaya a musulunci da a rayuwa. Ga duk namiji da ya tara mata biyu ko uku ko hudu, wajibi ne akan sa yi adalci. Adalci is divided into two. Akwai adalci na dole sai, akwai inda aka masa sauki. Adalcin da dole sai yayi shine wajen raba kwanaki, dole sai yayi adalci. Wajen ciyarwa dole sai yayi adalci. Wajen shayarwa dole sai yayi adalci. Wajen kyauta tsakanin ƴaƴansa dole sai yayi adalci. Wajen kyautatawa ƴaƴansa da saya musu ko ba su kuɗi ko ba su gida ko ba su kaza, dole sai yayi adalci tsakanin su. Wannan adalcin babu sauki a kai. Akan adalci na mata na farko, hadisi dai inganta sahihul jami, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bayyana mana azabar wanda bai adalci ba. Yake ce mana man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyama ihdahuma ilun, duk wanda yake da mata biyu sai fifita ɗaya akan ɗaya, gobe kiyama zai zo shi bangaren sa ɗaya na jikinsa ya shanye, idan sa ɗaya baya yi, bangaren bakin sa ta bangare ɗaya baya yi, kunnan sa ɗaya baya yi, hannun sa ɗaya baya aiki, kafin sa ɗaya aiki. A filin kiyama haka zai tashi. Kuma filin kiyama jama'a ba filin stadium na kallon ƙwallo bane iyaye mata. Filin kiyama Qur'ani yace za mu tsaya ne shekara 50,000. 50,000 da za mu tsaya din nan a filin kiyama. Not only that, annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace za mu tsaya ne akan yatsa ɗaya, akan yatsa ɗaya mutum da yake kan filin kiyama. Allah shi sa mu wanye lafiya, Allah ya sauke mana tsayuwan filin kiyama. Duk wanda bai adalci ba a wannan tsayuwan zai tashi ne bangaren jikinsa a shanye. So daka wajen raba kwana dole a raba daidai wa daida, wajen ciyarwa dole a raba daidai wa daida, wajen bada masauki dole a raba daidai wa daida, wajen tufatarwa dole a raba daidai wa daida, wajen tafiye-tafiye dole a yi adalci. Idan za a yi tafiyar sai a yi da ƙuri'a, ko kuma ka zaɓa, in an yi wannan da wannan wannan sai a yi da wannan, in kuwa ba haka ba to sai a yi ƙuri'a su zaɓa. Kuma ƙuri'ar karkai ta wayo, ka gaya wa ɗaya wacce za ta ɗauka, idan ka yi wannan kuma laifinka gara ba ya fi sauƙi ma ka ɗauke ta a kansu, ya fi sauƙi ta da ka ce mata ga wanda za ta ɗauka, in ka yi wannan zunubin ya fi girma. Duk wannan sai an yi adalci. Wajen ƴaƴa dole sai ka yi adalci. Me kake ba su? Na sadaka, na kyauta, na kyautatawa, a'a na abun kuɗi ne, na kashewa ko na jari? Wannan wajibi ne adalci. Kamar yadda hadisin An-Nu'man ibn Bashir ya zo muttafaqun alayhi cewa babansa shine ainihin Bashir ya dauki wata kadara sai ba wa ɗansa An-Nu'man, bai ba wa ɗayan ba, sai ya zo ya gaya manzon Allah, ko da na bar duniya na yi wasiya, wannan kadara kaza da kaza na ba wa An-Nu'man. Annabi ya ce a kulla waladika nahaltahu mithla hadha, duk ƴaƴan kai wa ko shi ɗaya? Ya ce shi kaza ne wa Annabi. Ya ce fala idan, ba zan yi shaida akan wannan rabon zaluncin ba. Ya ce fattaqullaha wa adilu baina auladikum, ku ji tsoron Allah, ku yi takawa, ku yi cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah, ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Don haka yin adalci wajibi ne. Inda ba a tilasta wa mutum ba shine cikin abun da bai da iko a cikinsa. Abun da bai da iko shine Allah ya ce lan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i wa law harastum fala tamilu kullal mayli fatadharuha kal mu'allaqa. Shine ba zai yi mutum ya daidaita tsakanin son mata biyu a zuciya ba, matar da ke maka biyayya, idan miji iya da mutunci, mai biyayya, mai tafasawa gare shi, mai tunatar da shi Allah ya ce, mai ce masa annabi ya ce, mai ce masa Allahji mai gida, ka kula da lahirar ka ba duniya ba, idan ka kula da cin duniya. Tafi matar da ke gaya masa, ranka yadda ya dace ai sabon fenti, ranka yadda ya fara ce yanzu kan fa mun samu dafa ganka da gare mu je Dubai mu huta ko mu tafi UK. Wanda nake ce masa mai gida in mun samu dama mu je umra, tafi mai ce mu je mu US mu huta. To duk matar da ke tunatar da kai take da lafazi mai dadi gare ka, take gaya maka lahira ka gyara ba duniya ba, take gaya maka zalunci zai halakar da kai, adalci zai saka tsira, to ita ce abin so. To anan Allah baya zargin miji idan ya so wata akan daya, amma son kada ya fito fili wajen ba su kyautatawa ko raba kwanaki ko ciyarwa ko tufatarwa, kuma kada son yayi tasiri wajen kyaututtuka ga ƴaƴa a ba wane a hana wane. In yayi wannan to ya shiga cikin haramun da gobe kiyama zai tashi da paralysis a jikinsa. To kaman wajen kauna Allah bai wajabta yi adal cewa dole sai an yi ba, saboda zuciya Allah ke sa soyayya a ciki, kuma komai iya da sanadi, halin mutum shine sanadi. Wannan ga miji mai mutunci kenan. Ga mijin da kuma duniya yake so ba lahira ba, to matar da tace masa mu tafi US, tafi wanda tace aje Saudiya, wata tace masa fa mai gida duniyan nan fa ta daure mana gindi, kai kan duniya ka ji dadi, ba ta gaya masa lahira, to ita yake so. Ya ta'allaka da mai priority miji. Amma duk mijin da ke son tsira wajibi ya fifita lahira akan duniya. Allah yace bal tu'siruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, ku kuna fifita duniya, Allah yace lahira ta fi alheri kuma ita ce mai wanzuwa, amma duniya yaudara ce. Shi yasa Bahaushe yace wai duniya budurwar wawa. To duniya mai yaudariya ce, rayuwar duniya in ta sa muka shiga wuta mun yi asara, ribar duniya ɗaya shine mu je mu shiga aljanna. Ba za mu shiga aljanna ba sai mun daidaita tsakanin mata. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a hadithi Hasan bi durgi wa shawidi, ko abu ya kawo iyalan sai ya raba da hannunsa, sai ya ce Allahumma hadha qismi fi ma amliku, ya Allah wannan shine rabo na cikin abin da na mallaka, amma Allah karka kama ni cikin abin da mallaka ba, shine idan naji na kaunaci wancan fiye da wannan saboda halin wannan da kuma son addinin ta. Wannan wajibi ne, haka yaya wajibi a musu adalci, wajibi a daidaita tsakanin su. Idan ba haka aka yi ba, Qur'ani ya tabbatar da jama'ar da ba su adalci wuta suke tafiya, masu adalci kuma aka ce Qur'ani yace a ce musu Allah yana son su, wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitina, ku yi adalci